إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدى مالا يغباتر muna cikin safiyar juma'a, safiyar 9 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1439, wanda yayi daidai da ranar 25 ga watan Mayu shekarar miladiya 2018. Wannan haduwa, kamar yadda mallam ya ambata, alƙawari ne muka yi cewa zamu hadu a wannan masallaci na juma'a na makarantar Nuhu Bamalli Polytechnic da ke nan Magumi, don tattaunawa akan wata matsala da ta shafi aqidar musulunci, ita ce akan sufaye da aqidojinsu. Babu shakka wannan matashiya tana da muhimmanci, musamman saboda lura da cewa sufaye da aqidunsu sun yadu kwarai a cikin kasashen. Najeriya tana daga cikin kasashen da take da rabo mai tsoka na yawan sufaye. Tun a wajejen shekara 1981, kamar shekaru wajen 37 da suka gabata, aka yi wata ƙididdiga cewa akwai mutane miliyan 10 a Najeriya masu bin ɗariƙa sufai, wanda hakan yana nufin daga wannan shekarun zuwa yanzu ta yiwu sun ninka. Kuma duk wanda yake zuwa inda suke tararruka ko yake ganin yadda suke gayya, idan za su yi taro zai iya gaggata irin wannan yawan adadi nasu. Babu wani gari a arewacin Najeriya, sawa'un birni ne ko ƙauye, maraya ce ko karkara, wanda za ka je baka tarar da mutane masu bin tafarki na ɗari ko sufaye ba. Da haka wannan abu ne da ya baza gari, wajibi ne a fahimci menene shi, me yake tarihinsa, ya asalin shi yake, kuma me hukuncin shi a cikin musulunci. Sannan akwai munanan aqidu da fahimtoci waɗanda sufaye suka kawo su, kuma har sun saɗaɗa sun shiga har cikin ahlus sunna. Wani lokaci ma ba tare da mutum ya sani ba, sai ga yana aikata wani abu ko yana da wata fahimta ko wani tunani bai san ma irin nayin dalika ba, saboda yaɗuwar abu. Duk sanda abu ya yi yawa ya baza gari, to yakan shafi kowa, ya zama kamar annoba. Har ila yau akwai kuma akwai yaudara da suka yi ma da dama daga cikin mutane wanda ba su san asalin sirrin baka aqida ba, suna binta ne da tsabar ikhlasi, a tsammaninsu Allah suke bi, a tsammaninsu gaskiya suke bi, a tsammaninsu suna yin addini ne na gaskiya, don haka suna ciyar da lokacinsu da dukiyarsu da tunaninsu da ƙarfinsu don ganin cewa wannan addini na ɗariƙa ya ci gaba da samun tagomashi, alhalin kuma ba addinin gaskiya ba ne. Kaga irin waɗannan mutanen suna da alhaki akan wanda ya san yaudarar da aka yi musu, ya musu bayani, don Allah yana da falalai ya taimaka musu sai su gane, ko kuma a tsaye musu da hujja su san abin da suke. Wannan sa da gaskiya abubuwan da suka sanya wannan maudu'i ya zama yana da muhimmanci kwarai da gaske. Abu na farko shine menene ma'anan at-tasawuf ko as-sufiyya. Malamai da suka yi tarihin wannan tafarki, waɗanda suka yi rubuce-rubuce, sun yi ƙoƙarin yin bayani akan asalin lafazin as-sufiyya, wanda Ibn Taymiya Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi da shi da Ibn Khaldun a cikin al-Muqaddima sun karkata zuwa ga cewa asalin as-suf lafazin as-suf yana komawa ne zuwa ga tambarin malaman coci wanda suke zama a cikin coci suna bauta addinin annabi Isa na Kirista wanda aka lalata bayan wucewarsa akwai abin da yake cewa ar-ruhbaniyya kamar yadda Qur'ani ya ambata wa ruhbaniyyatan libtada'uha ma katabnaha alayhi da ruhbaniyanci wanda suka kirkiro Allah ya ce bamu wajarta musu wannan addinin ba mutum ya fita daga cikin al'umma ya daina wanka ya ki yin aure ya daina cin abinci mai dadi ya ki sanya takalmi sai ya samu wasu sutura wanda sanannu ne uniform ne gare su sai su sanya galibi su kan sanya farin kaya ne kawai ba sa sanya takalmi har yanzu za ku dinga ganin irin su a wasu coci-coci wanda ba ruwansu da wani abu na jin dadin duniya to su ake cewa ar-ruhbaniyun to sai zama waɗannan mutanen irin al'adar su da tafarkin su da ɗabi'ar su sai aka kwaikwaya dan haka Ibn Taymiyyah ya maida asalin wannan kalma zuwa ga wannan salo na kin rayuwa da zuhudu da kamewa daga duk wani abu da ke nuni zuwa ga more rayuwa ko jin dadin ta akwai ra'ayi na biyu da yake kokarin nuna cewa asalin kalmar sufiya tana da alaka da wata kalma a yaren latin wanda yaren latin shine yaren abin nan ba yaren latin ba yaren girka wanda shine yaren mutanen kasar Greece a yanzu wanda akwai lafazi da ake cewa philosophy to philosophy wannan karshen sofi din dan kalma ce guda biyu akwai philo wanda yake nufin so sai kuma sofi hikima da aka philosophy na nufin san hikima to a sofi din nan shine aka juya ya koma sufiya wato mutane masu san hikima wannan maganganu ne na malamai akwai malami wanda yake cewa Abu Raihan al-Bayruti wanda ya rasu a shekara ta 440 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya goyi bayan wannan ra'ayin shi da wani bature mutumin kasar Faransa wanda ya zauna a kasar abin nan Netherlands shine Bonhon wanda suka yi bincike da rubuce-rubuce akan sufiya rubuce-rubuce masu yawa kwarai da gaske sannan akwai kokari da wasu malamai suka yi musamman masu goyon bayan aqidar dan danganta kalmar sufiya da mutanen da ake ce musu ahlus suffa ahlus suffa wasu rankiya ce ta sahabbai talakawa waɗanda suka yi kaura imma dai daga makka ko daga wasu wurare suka dawo madina amma sai ya zama ba su da komai ba su da gidaje ba su da iyali ba su da sana'a ba su da jari galibin su ma a masallaci suke kwana sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu daga cikin dukiyar da Allah ya huwace mishi a cike yake san musu ko kuma idan aka samu masu kuɗi da wadata suka tuna da su suka taimaka musu in ba haka ba sukan kwana ne da yunwa irin su Abu Huraira da ire-iren su su Miqdadu dan Aswad da ire-iren waɗannan talakawan sahabbai a farkon musulunci su yake ce musu ahlus suffa to as-suffa din a wannan lokacin wani wuri ne a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke taruwa anan suke bacci anan suke wuni anan suke harkokin su to waɗannan sa daga cikin ra'ayoyi guda uku waɗanda aka yi kokarin danganta asalin kalmar as-sufiya da su wannan yana nuni zuwa ga kenan kalmar ba ta ma da asali a musulunci domin yanzu muka ce ansar mu'minun muslimun irin sunayen da aka san musulmai da su munafiqun irin sunayen da aka san wasu mutane da suka rayu a musulunci da su da an faɗa za a jawo aya ko hadisi da ta tabbatar da asalin kalmar amma wannan sai an ta lalibi lalibai lalibi ko mun gane ko yanzu ne aka yafi ya sai aka sa mata suna da zaran an san irin sunan da aka sa mata Maryam Hafsa Aisha za a ce ai sunan wancan amma aka ja ka sa mata wani suna Barakisiya misali za a yi ta lalibi ina ne asalin shi a rasa to yana nuna cewa abun kan tafi ne kenan masoma asara Allah ya tsare bayan wannan takaitaccen ta'arifi na halshe a gurin malaman musulunci me ake ce masa sufiya malamai sun yi kokarin yin ta'arifat kala daban-daban ga sufanci da sufiya zamu takaita akan abinda ainihin wato wani malami ya faɗa a littafin al-mawsu'atul muyassara lil adyan wal mazahib al mu'asira inda yake cewa duk da yake shi ma yana kokarin rairayin shi saboda tsayinsa da kuma duba zuwa ga yanayin wurin da ake tattaunawar yace harakatun diniyatun intasharat fil alam al islami منذ القرن الثالث الهجري بدأت كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كردة فعل للانغماس في الترف والملذات ثم تطورت حتى أصبحت فرقا وجماعات متميزة عرفت بمحاولة تربية النفوس والسمو بها إلى معرفة الله والكشف والمشاهدة بطرق تخالف أصل الشريعة ومأخوذة عن اليونان والهنود والفرس وغيرهم. يجي ناكتي صوفية أنا نفهم حركة دينية وسو تفياتي وغور مياتي وانجياتي تاع الديني انتشرت ودتياتي في العالم الإسلامي الدنيا المسلمين منذ القرن الثالث الهجري tun karni na uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tun daga farkon shekara ta 200 bayan hijira kenan bada'at wannan irin tafarki ya fara ne kanaza'atin fardiyya kaman tunani da karkata na mutane daidaiwa tad'u ila zuhdi wanda suke kira zuwa ga gudun duniya وشدة العبادة سكي كرا كمزوا أن أنت كلا العبادة أن أنت يوان صلى الدري دا صلاتي دا كراتن القرآن دا كوكا دا أزمي دا سورنس كرادة فعل للغماس في الترف سنظم كما سنا كيشينتا يندا أيام بانجرم كما أكسا ممتاني سكا أوكا چكين سن دونيا والملذات دا بي مدادن دونيا أليدي ونالوك تشن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa za a wayi gari al'ummar sa za su samu wadata wadata ta ban mamaki kamar da zuwa cikin hadisan Bukhari da Muslim yace har za a wayi gari ma ana neman masu ansan zakka a rasa mutum zai fito yana neman wanda zai ba sadaka ba zai samu ba a dai lokacin kuma to a bisa kuma sunnar Allah to sai mutane su ranka ya cikin san duniya fiye da misali kamar da Allah yake cewa wala wasallallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard idan Allah ya ba mutane wadata wadata da yawa sai su tawaye su ta'addanci a bayan duniya kamar yadda ya faru da Qaruna inna Qaruna kana min qaumi Musa fa baga alai wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu zuwa karshen wannan kissa to a daidai wannan lokaci a cikin daular Banu al-Abbas sai Allah ya buɗa wa musulmai suka ci kasashe da dama da yaki kasashen musulmai suka yi fadi tun daga kasar China har zuwa cikin Afirka annan kasar Tunisia da kasar Musulunci tun daga kasar Farisa Iran kenan a yanzu har zuwa cikin kasashen Turawa Andalus Spain kenan duka kasar Musulunci ce kasa ce mai fadi kwarai da gaske duka waɗannan kasashe suna bayar da haraji ga daular Musulunci dake Bagadaza wannan daula kuma tana raba wa al'umma haƙoƙin su na yau da kullun sai aka wayi gari kowa yayi arziki aka ce sai mutum ya fito da sadaka kamar yanzu a ce misali ki fito da abinci kina ta almajiri almajiri a rasa wanda zai karba abincin bude baki idan an yi azumi a zo da shi masallaci haka za a tashi a bar shi ba wanda zai ci saboda kowa yana ci sai mutane suka auka cikin biye majin dadin duniya gine-gine da sutura da abinci da aje kayan alatu da mallakan bayi maza da mata da sauraron kaɗe-kaɗe da holewa da bukukuwa duk abin da dai zai nuna zuwa ga ana shagari sai kowa sai ya karkata zuwa ga wannan tun daga kan sarakuna har talakawa tun daga kan masu ilimi har jahilai maza da mata yara da manya sai aka samu su ɗaiɗaiwa mutane su kuma a gefe sai suka kyamaci wannan abu sai suka koma gefe suna Allah wadare da wannan kyamu da wannan abin da ake yi kuma suna kokarin a aikace su su nuna babu ruwansu dan haka sai suka daina yin gayu suka daina cin waɗannan abin dadi da kowa ke ci suka daina shiga cikin mutane to da haka abin ya fara shine asalin shi ana nan da tafiya ce tafiya sai aka samu wannan abu sai ya juye zuwa ga kokarin tarbiyyar zuciya wato mutum ne zai tara wasu al'umma almajiran shi yana kokarin yi tarbiyyar zukatansu su saba da irin wannan horan su saba da irin wannan yanayin ai kokarin a cire ma zuciyarsa kwadayin jin dadin duniya ta zama ba ruwanta ya zama koda ya ga mutane suna morewa shi baya kwadayin haka bai sa rai baya yin irin yadda wadancan mutanen suka yi yare tana mithla ma utiya qaru innahu lahu hazzun azim sannan mutun ya wayi gari yana kokarin ya gano Allah yaya Allah yake yana kokarin ya ga Allah cin anan duniya yana kokarin ya samu wata falala ko wata walittaka ko wani karama ko wata daukaka ta musamman wanda sauran mutane ba su samu ba sannan kuma yana kokarin ya bauta wa Allah wata bauta wadda ta saba wa manhajin mutanen farko mu kiyaye waɗannan kokarin daga zuciya daga san duniya ta hanyar zikirori da wata ibada da tarbiya kokarin gano Allah da yadda yake da sanin Allah a bisa wani salo sabanin yadda Allah ya tsara asalin addinin sa sannan kuma da bautar Allah a wani salo na daban wadannan kuma da abubuwan kwaikwaye su ne daga wasu al'ummomi al'umar Yunan al'umar India da Farisa wadanda a wancan lokacin duka sun shigo musulunci an shigo da ilmomin su da tunanin su zamu zo mu ji wannan a gaba insha Allah to wannan tarihi ne takaitacce kwarai game da as-sufiyya bayan haka zamu kokari zamu takaita tarihin yadda abin ya fara zamani bayan zamani har zuwa wannan zamanin da muke ciki daga sanda akai magana din nan insha Allah zai yi kokari ya takaita mana bayani akan shi farko yana da kyau mu sani cewa mutumin da aka fara sanyawa suna as-sufi a kira sunan shi a ce wani sufi ne malamai sun faɗa akalla mutum biyu na farkon su shine wani mutum mai suna Abu Hashim al-Kufi wanda ya rasu a shekara ta 162 a tsakiyar karni na biyu kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ko kuma wani mutum da ake ce mishi Abdak wato Muhammad ibn Abdul Karim ɗaya daga cikin biyun nan suna daga cikin waɗanda aka fara kiransu da suna as-sufiyyu a ce wani sufi ne ko wani ɗan sufiya ne kafin su ba a san wannan ba domin al'ummar musulunci a as-sadr al-awwal zamanin farkon musulunci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai har zuwa shekara ta 110 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shekarar da al-imam al-hasan ibn abi al-hasan al-basri ya rasu rahmatullahi alaihi saboda ana danganta cewa shi ma wai sufi ne tun daga farkon musulunci a makka da a madina zamanin abubakar umar usman ali radiyallahu anhum wa salawatullahi ala rasulih da zamanin daular banu umayya wacce ta biyo bayan waɗannan sarakuna halifofin musulunci har zuwa kusa da ƙarshenta to musulmai ba su san wani abu mai suna sufi ko sufai abinda aka sani shine musulmi mu'mini ansari badari kaza irin su aka sani in ana so a faɗo su sunaye na girmamawa to da wannan sunaye ake amfani cewa na musulmi ne wani mu'mini ne wani badari ya je yakin badar wani ansari ne wani na daga cikin ashabu shajara sun je abin nan kenan bai'atul ridwan da makamantan su sune sunayen da aka sani waɗanda ake yaban mutane da su wanda ake musu laƙabi da su sune mukaman da ake sanyawa mutane saboda daular musulunci a wannan zamani da tsarin al'ummar musulmai ta zo ne a bisa salo na ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane shine wato bautar Allah a yadda Allah ya tsara a bauta mishi da kuma yin rayuwar duniya a yadda Allah ya tsara a yi rayuwar duniya ba tare da an karkata zuwa ga ɗaya an bar ɗayan ba ba tare da ɗaya ya galabaci ɗayan ba akwai yanayi wanda yake ya yi balance wanda yake ya daidaita tsakanin rayuwa da addini wannan rayuwa da addini saboda an samu nassoshi na Qur'ani da sunna wanda suka zo suka daidaita al'amarin rayuwa da addini kuma waɗannan mutane na zamanin farko suna aiki da su alal misali shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadifan shi misali ya taɓa jin labarin wasu mutane suna so su daina cin abinci wasu kuma za su daina aure wasu kuma za su daina magana ma gaba ɗaya sai dai sallah sai ya tara al'umma ya ce na ji an ce kuna cewa za ku yi kaza za ku yi kaza wani ya ce shi zai daina yin aure zai saki matar shi kawai ya kama sallah da azumi wani kuma zai je ma za a mishi fidiya wani kuma zai daina wanka abubuwa da irin waɗannan sai ce to ni dai asumu wa uftiru wa atazawwaju bin nisa ni ina azumi kuma ina shan ruwa kuma ina da matan aure wannan shine sunnata wanda yake wannan to ba ruwa na da shi kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu tankiya akan kada su biye mai irin wannan tunanin a cikin wani hadisi na Imam Tirmidhi wanda yake da isnadi tabbatacce manzo Allah yake cewa innama hubbiba ilayya min dunyakum hadhihi at-tib wan nisa abinda Allah ya sanya mini kaunarsa ni a cikin abubuwan da mutane suke so na duniya shine turare manzo Allah yana da son turare har aka ce idan ya wuce ta waje sai an gane cewa ya wuce saboda turare da yake bulbulawa a jikinsa sannan yace kuma Allah ya sa ina son mata na matan shi na aure yana kaunarsu shi dan haka Allah ya bashi waɗannan abubuwa daga cikin abubuwan duniya su kadai yake so ya tabbata a cikin hadisin Bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son naman akuya har ma wannan mata ba yahudiya din da yake ta musulunta daga baya kamar yadda al-Imam Az-Zahabi ya fada a cikin tarihul Islam ta sanya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guba a cikin naman kafa akuya a cikin karfata akuya saboda ta san yana da son wannan naman ta sa mishi guba kuma sai da ya ci wannan guban amma Allah ya kare shi saboda annabtarsa to yana son nama an sani yana son nama kuma naman akuyan ma na kafar gaba a ga shi ma wannan wani abu ne na jin dadin rayuwar duniya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana at-tabattul ya zo a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam naha an-tabattul manzo Allah ya hana mutum ya koma gefe cewa shi ba ruwan shi da mutane baya magana da kowa baya cin abinci mai dadi sai dai kuka sai dai tilawa sai azumi sai sallar dare manzo Allah ya hana wannan hakanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar dare duk da yake yin waɗancan abubuwa kuma yana yin sallah da daddare din har ma shi wajibi ne akan shi kamar da Qur'ani ya faɗa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda yana yin sallah a cikin Bukhari Aisha take cewa har kafafun shi suna kumbura har ta ce mishi me yasa ba zaka daina ka huta ba bayan Allah ya riga gafarta maka yace afala akunu abdan shakura shin ba na zama bawa mai gode wa Allah ba Allah ya bani falala da daukaka ni kuma na gode mishi da ibada dan haka yana yin aure yana cin abinci kuma yana yin sallar dare kuma yana yin azumi kuma waɗannan mata nashi mun ji har yana yin soyayya da su Aisha aka ce har sukan shiga bayi su wanka ta har suna wawar ruwa suna zama su fi ra'ayi raha ayi dariya ya musu labari su ma su bashi labari kun ga duka yana yi yana karatu Qur'ani yana bauta da daddare yana azumi da rana sannan kuma yana da iyali yana cin abinci har ma yana shiga kasuwa da suka ce mali hadar rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq me yasa za a ce kuma annabi manzon Allah yana cin abinci kuma yana shiga kasuwa shine Allah yake cewa babu wani manzo da na aiko illa innahum la ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq suna shiga kasuwa duka annabawan Allah kuma suna cin abinci ya kuma bada labarin cewa aure din nan sunnan annabawa ne irin wannan dabi'a har ila yau yazo ya tarar da wata mata ta daura igiya a masallaci tana yin sallah yace wannan igiya ba aka ce igiyar wancan idan tana yin sallah ana cikin tahajjud in ta ji bacci sai ta daura kafadinta a jiki ta jingira da shi sai zama tana talilo haka ko bacci ya kamata ba za ta fada ba in ta gingira ta farka kuma sai ta ci gaba shi manzo Allah ya ce a tsinke igiyar duk wanda ya ji bacci ya je gida ya bacci har yanzu haka shine kaida ba a yin sallar tahajjud kuma rabi bacci rabi sallah sai an yi ruku kuma a farka a bude ma ba sallah bane wannan ya zama wani abu daban manzo Allah ya hana ta yin sallah fiye da karfin juriyarta ko saboda kata zama irin wannan ruhubaniya din ya hana ta yace a tsinke igiyar da Allah ya zo ba da labarin sahabbai sai musu kirari ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah mazaje ne wanda kasuwanci da harkokin yau da kullun saye da sayarwa ba su hana su ambatan Allah wa iqamis sala ba su hana su yin sallah dan haka kenan suna ambatan Allah kuma suna yin sallah kuma suna kasuwanci za su ambaci Allah a lokaci guda kuma in lokacin kasuwancin su yayi za su ranar juma'a aka ce fa idza quritis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katiran in an gama sallar juma'a a tafi cikin duniya a je a nemi arzikin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Tirmidhi yake cewa daga cikin waɗanda suke burge Allah akwai mutumin da zai shiga kasuwa kuma yana ta zikiri kasuwa garin shedan haka yazo a cikin hadisi tabbatacce amma ko mutum ya shiga saye ko sayarwa ko yana da shago bai shagaltu gaba daya daga rayuwar shi ya kama kasuwancin 100% ba yana yi yana ambatan Allah yana tilawa ko yana istighfari ko yana salati ko yana hailala duk sanda ya tuna Allah yana tuno Allah kuma yana yin kasuwancin a bisa tsarin dokar Allah to Allah yana son irin wannan mutum wanda a san da yake harkar duniya bai manta da lahira ba to haka musulman farko suke mata a gida ne suna tankare suna girki suna wanki suna yi suna karatun Qur'ani suna yi suna salati suna yi suna tuna lahira mazaje ne sun tafi kasuwanci sun tafi jihadi sun tafi aikin office su ma basu manta da Allah ba to haka wannan al'umma ta rayu hada tsakanin ilimi da aiki hada tsakanin duniya da lahira hada tsakanin kasuwanci da ambaton Allah ana cikin kasuwanci da an kira sallah sai aji a tafi sallah in an dawo kuma sai a ci gaba ana cikin tattaunawa kaza da an ji mutum zai kuskure sai a tana mishi lahira sai ya gyara cakuɗa tsakanin harkar duniya da lahira kar a tsaya kwaya daya mutum ya zama kawai shi dan duniya ne kawai to wannan zai zama kaman dabba kamar da Allah yake cewa innal ladina kafaru ya'kuluna kama ta'kulul an'am suna ci kaman yadda dabbobi yake suke ci kawai abincin kawai ya dace sai mutum ya zama kaman dabba ko kuma ya fita rashin hankali ko kuma ya zama kawai mutum duniya kawai yake nema kamar da Allah ya maturawa da yahudawa baki cewa ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya wannan babu kyau ko kuma mutum a ɗayan bangaren ya zama shi kuma yayi barambaran da duniya ya mata saki uku shi kuma kawai dan lahira ne kuma gashi a duniya har yanzu to shi kuma wannan shine zai burkice ya zama irin wannan abin da muke magana waɗannan misalai ne akan irin abubuwan da suka faru waɗanda suka yi nuni zuwa ga cewa al'umman farkon musulunci su basu san wannan tafarkin ba tafarki suke madaidaici to ana nan aka fara samun bayyana wani abu da ya kama da zuhudu ko gudun duniya ko salon rayuwa da ya fara sabawa da na sahabbai dinnan tun ƴaƴan sahabbai suna rayu misali irin wani mutum da yake ce Ma'anir ibn Abdullah ibn Zubair wanda dan gidan sahabi ne Abdullah ibn Zubair irin su Safwan ibn Sulaym irin su Al-Aswad ibn Yazid ibn Qais da makamantansu da daliban Al-Hasan Al-Basri wannan bayan kifawa akan shekara ta 100 ta farkon musulunci kenan sai suka fara yin zuhud zuhudin su shi sune da ake ce musu an-nusak nusaku ko tawabuna ko ibadu masu tsananin bautar Allah masu zuhudu masu tuba waɗannan masu tuban abinda ake nufi da su sune akwai wasu al'umma sune mutanen kasar Kufa waɗanda suka yi nadamar abinda suka wa Husaini dan Aliyu sun tabar da shi a kashe shi radiyallahu anhu wa anabi sai suka bu suka tuba suka taru a wani anguwa suna ta tuba suna kuka su yake ce matawabu akwai kuma waɗanda suka zama suna da tsananin wato raunin zuciya wani har sai a karanta Qur'ani da an karanta sai faɗi ya mutu kawai saboda tsoro da aka karanta mishi fa idza nuqira fi naqur kawai sai faɗi ya mutu saboda tsabun tsoro an ce in aka busa ƙaho bai tsaya ya ji me zai biyo baya ba to sahabbai sun nuna cewa wannan fa ba tsoron Allah bane cewa su suna nan suna raye aka saukar da wannan ayoyin amma wani a cikin su bai taɓa faduwa ya mutu saboda bala'in tsoro ba dan an yi labarin lahira aka fara samun ire-iren waɗannan aka fara samun waɗanda suke yin kokarin a bin tafarki na yawaita azumi wani sai shekara 40 yana azumi baya shan ruwa wani sai ya dinga sauke alqur'ani kullun dare wani kuma ya daina abin nan shiga cikin mutane ya koma daji ya kafa wani dan abin nan rumfa haka ko wata yar bukka ya zauna a ciki a bayan gari duk wannan salo ne na fara zuhud da fara sufanci sahabban da suka saura sun ta yin hani akan wannan kamar Abdullahi dan Zubair amin Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya tarar da wasu a masallaci kamar da Ibn Abi Shayba ya fitar a cikin Al-Musannaf an samu wani muqaddari yana raba musu dariqa yana cewa to kai kai salati kafa 2 kai kuma kai istighfari kafa 50 kafa 500 sai ya zo ya dinga kwace tarbin da kyanin sa yana buga musu a kiya yace ku tashi ku ba mu waje ku je ku dinga kirga zanuban ku ne Allah ya lamunce za a kirga muku ladan ku ba za a rage muku ku je ku kirga zanuban ku shefu muku muhimmanci duk da yake an samu wasu a cikin sahabbai su kuma sun yarda da wannan salon kuma suna aikata kwatankwacin sa kaman Abu Darda, kaman sahabi Abu Huraira. Abu Huraira aka ce yakan zauna rana guda yayin istighfari kafa 15,000 ko 50,000 a rana guda in ya zauna, har wurin sai ne ya zama inda yake zama a cikin gidansa yayi datti, yayi annakiya saboda dattin zaman da yake a wajen. Yana da wasu ƴaƴan dabino da ya tattara a wajen da suke kirgawa. Haka Abu Darda yakan yi istighfari a rana kafa 40,000. Amma wannan su sukan zauna ne a wuri guda su yi, ba wai suna yawo da tarbi a gari ana ganinsu suna yi ba. Suna da wani lungu a cikin gidansu da suka keɓe inda suke yin wannan irin salati ko zikir. To wannan farko kenan. To baya ga waɗannan al'ummar da nasu zamaninsu ya shuɗe, sai aka samu wasu ɗaliban waɗannan da na bayansu. Akwai irinsu Ibrahim ibn Adhama, irinsu Malik ibn Dinar, irinsu Bishr ibn Jafi, irinsu Rabi'atul Adawiyya da kuke sama yaya sunanta ake cewa Rabi'a. Su suka fara wani abu da ya wuce na waɗancan, ba wai mujarradin tilawa da salati da zikiri kawai ba, sai suka fara azabtar da rayuwarsu. Azabtarwa kamar yaya? Sai mutum ya je ya dinga wuri a makabarta, ko ya je ya gini kabari ya dinga shiga ciki ya kwanta kamar mamaci ya wuna a ciki, ko yana so ya tuna yaya ake idan an mutu. Ko mun gane? Suka fara ƙin cin abinci, mutum ya ƙi cin abinci har ya zama baya gani saboda yunwa. Ayi da shi yace ba zai ci ba, in ma zai ci abincin to sai dai je ya samu na bola da aka zubar, ko a bushashshen biredi ko bushashshen kanzo, sai ya saka a cikin hannun rigarsa ya boye. Duk in ya ji yunwa sai ya dauko kwaya ɗaya tsotsa, ba zai ƙara tsotsan wani ba sai gobe, ko ya ci rabin dabino a wuni guda. Yana azabtar da kanshi da yunwa. Aka samu kuma suka fara abin da ake cewa asiyaha, yawo gari gari lungu lungu, wai suna yin suna aiki da fadin Allah cewa fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablikum. Wannan ma ya saba abin da yake a sunna, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya tattauna a cikin littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim mukhalafatu ashabil jahim, cewa babu wannan a cikin addinin Allah. Suna yawo lungu lungu gari gari kauye kauye, suna kallon daji da duwatsu, suna mamaki. Da kuma at-tabattun shine kin yin aure. Sannan suka daina yin bacci. Mutum akwai wanda aka bada labarin ko wani mutum mai suna Mu'dad ibn Yazid al-Ijli, sai da ya zuga mutanen garin su gaba daya aka daina bacci a garin. Shekara da shekaru ba a bacci, inda dai maimakon abinda aka sani baccin dare da aka sani wanda dabi'a ce. Dabi'a ce Allah ya bada labari a wurare daban-daban cewa ga yadda ya tsara abin shi, ko da rana ayi aiki da dare ayi bacci. Kun ara aikin inja Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi atikum bilailin taskununa fi. Allah ya tsara dare cewa a ji a kwanta, sai suka daina bacci dare gaba daya kamar iblisai. Idan dare kawai sai a zo a zauna a kunna fitilu ayi ta salati ayi ta zikiri ayi ta sallah har gari ya waye. Waɗannan su ma suna daga cikin salon da aka fara a farko-farkon musulunci. Waɗannan salonsu ba tare da sun zo da wata aƙida mummuna ko wani tunani da ya saɓa wa shari'ar Allah ba. Ana nan aka shiga zamanin da muka ambata tun farko, shine ƙarni na uku na farkon musulunci. An aka ce ƙarni na uku daga shekara ta 200 kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. To a lokacin da aka fara samun wani salo, har za mu iya cewa an samu salo iri uku na masu ainihin zuhudu. Salon farko shine mutanen da suka shahara da gaskiya da gudun duniya da gudun abinci da gudun rayuwa, har wani ya zama kamar ya motsu, wani har sai ya haukace ya fara bin bola saboda gujewa rayuwa da sabawa asalin salon da Allah ya tsara a kanta, da yin ibada mai yawa wadda ta sabawa abin da aka sani a farkon musulunci. Daga cikin waɗanda suke jagorori akan wannan salon akwai Al-Junayd rahmatullahi alaihi, wanda ya rasu a shekara ta 298 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Akwai kuma wanda ake ce mashi Al-Harith al-Muhasibi, wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana girmama shi kwarai da gaske. Akwai Abu Sulaiman ad-Darani, shi kuma ya rasu shekara ta 235. Akwai Al-Hasan ibn Mansur, wanda malami ne na hadisi al-Imam al-Bukhari ma yayi riwaya daga gare shi. Akwai kuma Sahlu ibn Abdullahi at-Tustari, wanda ya daga cikin wanda suka dan samu tabin hankali a wannan lokacin, ya rasu shekara ta 273. Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu. wannan tafarki na farko kenan. Tafarki na biyu akwai wanda suka cakuɗa tsakanin zuhud da ibada da wasu aqidu munana waɗancan ba su da aqida mummuna. Salo na biyu sune waɗanda suka tashi daga aiki kawai suka koma mataki na nazariya na tunani da wani salo da bayyana wata aqida da rubuce-rubuce da wasu aiki da wasu istilahat wanda har yanzu ana aiki da su irin su fana'i ittihadi as-sakar al-kashaf a ce wani muridi ne wani azahidi ne ko arifi da makamantan su waɗanda suka suka fara aiki da irin wannan salo daga cikin su akwai mutane irin su Abu Yazid al-Bistami wanda ya rasu shekara ta 263 asalin sunan shi Taifur ibn Isa Abu Yazid al-Bistami akwai Zunnun al-Misri wanda ya rasu shekara ta 245 sunan shi Tauban ibn Ibrahim akwai Al-Hallaj wani babban zindiki ne wannan wanda zamu yi magana akan shi kadan a gaba insha Allah ya rasu shekara ta 309 ko kuma a ce an kashe shi a wannan shekara akwai Al-Hakim al-Tirmidhi Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn wanda ya rasu shekara ta 320 duk waɗannan sa daga cikin wanda suka kawo salo na barna karara a cikin musulunci ta fuskar sufanci sai salo na uku sune wanda suka cakuɗa sufanci da falsafa suka bude tunani iri daban-daban kamar tunani na al-hulul cewa Allah ya shiga jikin mutum din da ake cewa ko a ce kowa Allah ne da kuma wahadatul wujud shine fadan cewa komai Allah ne waɗannan suna daga cikin manyan masu wannan aqida akwai shi kanshi Hallaj din akwai wani As-Sahru Wardi shi ma kashe shi akai akwai Ibn Arabi al-Sufi wanda shi ma daga cikin bakattu ne manya a cikin su akwai Ibn al-Farid akwai Ibn al-Saba'i waɗannan su ne suka zo a cikin karni na 5 zuwa karni na 6 kamar As-Sahru Wardi an kashe shi shekara ta 589 kamar Ibn Arabi ya rasu shekara ta 638 kamar Ibn al-Farid ya rasu shekara ta 632 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Ibn al-Saba'ina shi kuma ya rasu shekara ta 667 to idan muka kalli waɗannan tafarki guda uku tafarki na farko waɗancan na zuhud din daga cikin abin da aka san su da shi shine yawan yin wa'azi da kissa da tarihi ba tare da kwarewa ilimi ba sune ake cewa qissas suna bi gari gari kasuwa kasuwa masallaci masallaci suna yin wa'azi wa'azin nan ba takaccen wa'azi bane duk abin da ya kama suna faɗa su dinga sa mutane kuka da nadama da tsoro da tunanin lahira an san su da kwaikwayon ahlul kitabi kristoci masu zama a coci din nan masu zama a cikin temple masu bautar Allah ta fuskar zuhudi na coci da haka tufan su irin nasu ne fararen tufa sannan ba a saka takalmi ba a saka rawani sai dai a saka wata ɗan hula kankanuwa ba a sanya turare ba a yin gayu sannan suna zama a cikin sau'ama shine ɗan ɗakuna ƙanana haka na sufaye sannan kuma suna yin tabattul rashin yin aure kamar yadda aka san fada baya yin aure daga cikin abin da aka san su da shi akwai yawan waƙe-waƙe kasidu na yaban manzo da na zuhudu da na kaza wanda har yanzu akwai irin wannan salon yawan yin waka ta bege da yabo da makamantan su irin na ƴan ushaku da ahbabu da wacece da wacece sannan akwai kuma iddiain karama cewa sun yi kaza sun ga kaza abubuwan da suka saba wa al'ada karamomi wanda yana daga cikin abin da zamu magana akai a gaba insha Allah sannan a wannan lokacin an same su da rubuce-rubuce daga cikin rubuce-rubucen da suka yi littafi shahararre akwai littafin Hilyatul Awliya na al-Imamu Abu Nu'aym al-Asbahani Allah ya gafarta mishi ya kokarin tattara tarihohi da karamomin sufaye ire-iren waɗannan a cikin littafi Mujalladi 10 da yake malamai sun yi mishi naqadin abubuwa da dama kurakurai da yayi da tattara hadisai na ƙarya da da'ifai an samu Abdurrahman ibn al-Jawzi ya kokarin tace littafin a cikin wani littafi mai suna Sifatus Safwa Mujalladi 2 da littafai irin na shi wancan Sahal ibn Abdullah at-Tustari da ire-iren su wancan salo na biyu wanda shi ne tsakatsaki na nazariya ta sufaye na su Abu Yazid al-Bistami su kuma daga cikin abin da aka san sa da shi shine ire-iren waɗancan abubuwan da kuma ƙari akan su ƙari akan waɗancan rashin yin aiki da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da maganganun wasu mutane can da sakin baki in ana magana akan Allah ko wani abu yadda kuka ji suna yi dinnan har yanzu a faɗi wata muguwar magana wanda ta shafi Allah mutum ya dinga nuna kamar shi ya isa yayi abu Allah bai isa ya hana ba shi ba ruwan shi da Allah shi abin da ya ga dama zai sai kuma mataki na uku wanda mun tattauna a kansa ana nan a cikin karni na 5 zuwa na 6 sai aka samu kokarin kafa dariku kowa ya kafa tashi dariƙa cewa dariƙan wani dariƙa kaza daga cikin waɗanda aka same su farko shi wannan kokarin akwai Abdurrahman As-Sulami Abu Abdurrahman As-Sulami wanda ya rasu shekara ta 412 ya kafa dariƙa irin tashi yana da jama'a yana da irin tarbiyyar da yake musu yana da zikirorin da yake ba su haka Abu Hamid Al-Ghazzali Al-Imam rahmatullahi alaihi mai littafin Ihya'u Ulumuddin da sauran littafai wanda ya rasu shekara ta 505 sai da shi daga baya ya zo ya yi backtracking ya tuba lokacin da ya haɗu da malaman sunna suka koya mashi ilimin hadisi littafin Bukhari da Abu Dawuda hasali ma ya rasu ne yana rungume da littafin Bukhari a jikin kirjinsa an ba da labarin cewa daga baya yayi littafai ya ta musu raddi irin su tahafutul falasifa irin su iljamul awam da makamantansu ya musu littafai za mu ambaci wasu a cikin references din to shi ma ya kafa dariƙa yayi tarbiya har aka mishi mukashafa a gun malamin shi ne suna At-Tusi daga baya kuma ya tuba ya bar wannan akwai Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi sunan shi Abdul Qadir ibn Musa ibn Abdullah al-Jilani wannan da ake cewa shugaban dariƙar Qadiriyya ya rasu shekara ta 561 wannan malami shi ma ya kafa dariƙa ta Qadiriyya wanda har yanzu akwai ta kuma tana daga cikin mahallin da zamu tattauna akai a gaba insha Allah akwai Ahmad al-Rufa'i mai dariƙar Rufa'iyya ya rasu shekara ta 540 sai kuma wancan da muka ambata Shahabuddin al-Shahru Wardi akwai kuma Ibnu Arabi duk sun kafa dariƙu iri daban-daban wanda Ibnu Arabi shi ya shigar da dariƙar Sufiya ma zuwa ƙasar Andalus garin su kenan yayin da awai shine Khatimatul Awliya cewa babu waliyi a bayansa dan da yake wasu sun zo a bayan shi ta cigaba da wannan da'awa irin su Tijani da makamantansu akwai Abu Hasan Ash-Shadhili da dariƙar Shadhiliyya wanda ya rasu shekara ta 656 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to an aka gangaro zuwa karni na 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ci gaba da kafa dariku kala daban-daban dan suna cewa dariku a yanzu sun fi guda 360 in ji su yan dariku su suke faɗan wannan akwai su kala daban-daban akwai Bahauddin An-Naqshbandi wannan shi ya kafa dariƙan Naqshbandiyya wasu su za ku ji hala ba a saba jin su ba anan ko ba waɗanda suka shahara a nan ƙasar mu bane wannan mutum ya rasu shekara ta 791 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malam Abdul Wahhab Sha'arani wanda shi bai kafa dariƙa ba amma ya shiga wata dariƙa sai dai ya bada muhimmanci wajen tattara tarihi da karama ƴan dariƙa a littafin shi mai suna At-Tabaqatul Kubra da kuma At-Tabaqatus Sughra ya bada labarai masu ban mamaki da ban tsoro da ban al'ajabi na abubuwan da ake ganin karama ce wanda wasu su inda za a dauko su a karanta yanda za a yi ta salati ne ana sallan nabi a ce ga abubuwan da waliyai suke tun daga kan kisa da ƙarya da cin amana da cin haram da zina wani har da yin zina da dabba amma kuma da sunan karama da sunan ba ruwan shi da shari'a yana bin haƙiƙa ne duk ya bada labari cewa suka ji ya ce karamar wane shine irin yana jin bukata to jaka ake rike mishi sanar da ita kuma ana mishi ana girmama shi a matsayin babban wali Allah ka tsare wannan mutum Abdul Wahhab Sha'arani ya rasu shekara 973 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to daga cikin na baya bayan zamanin karni na 10 sai dariƙa gaba ɗaya ta rikici ta zama gaba ɗaya fauda ta zama hayaniya da tawayi gari dariƙun suka yawa mabiyan suka rude saboda ta zama hanyar cin abinci ta zama kasuwanci ta zama abin nan jari anan da aka fara samu wani a ce kutubi ne wani a ce shekul mashayikh kuka ji ana ce mutum khalifa kuka ji ana ce mishi ana cewa nan sunan tanzawiya ko gidan sufiya da makamantansu daga karni na 10 da aka samu ire-iren waɗannan abubuwan ai yanzu ba a zo karnin da waɗannan suka rayu su tijani da inyasi ba har yanzu dan su mutaakhirun jiddan har yanzu ba a zo ba in kuka lura gaba ɗaya abin za ku ga bai da alaka da asalin musulman farko wanda mu kuma muna so ne mu bi addinin musulman farko haka wannan bai da alaka da asalin addinin mutanen farko annabi sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'ina Allah ka tsare to ana nan bayan karni na 10 sai kuma al'amari kamar da muka ambata ya rikice dari ku suka zama ga sunan barkatai ko ina a kafa gidan dariqa wani ma ya fike kafa nashi a cikin dariqa guda daya ai ta rikici ai ta tashin hankali saboda ana samun duniya da ita wadancan na baya galibin su basu nufaci duniya ba abinda suka nema kawai shine shahara ko kuma a ji labarin su ko kuma a bisa tunanin su samun karama da samun daukaka a wurin Allah ina ga wannan tarihin ya isa haka bari mu bar shi ya haka kar abin ya zama kuma darasin tayi bari mu yi magana a takeice akan masdarut talaki a ina ne ɗan dariqa suke ciro bayanan su musulmi idan yana neman hujja ita ce alqur'ani mai girma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su ijma'i qiyasi lafiyayye da kuma sauran ka'idoji na usul fiqhi har zuwa wajen guda 16 wanda suke sanannu a gun malamai amma su ɗan dariqa suna da inda suke ciro bayanan su sabanin waɗannan maganganun da muke faɗa ga baki ɗayan su zamu duba faɗa asalin tushen bayanan su ba wai mu muka faɗa da kanmu ba malamai ne da suka yi bincike a ilimi suka faɗa wani abin su da kansu suka faɗa cewa ga yadda suke masdarin su na farko na talaki shine al-kashf a yayin musu hijabi suna cewa idan mutane yana da hijabi da haka mutane ba sa gani to su kuma Allah yana yaye musu wannan hijabin sai su ga abubuwa da dama waɗanda mutane ba sa gani su a cikin haka ne suke da'awa cewa suna iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu da muke rayuwa bayan shekara 1400 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ya da'awa cewa ai ya ga manzon Allah ko wata ta yi da'awa haka a nan kurkusa an sha samu a birni da kauye ko ina na san kowa anan ya taba zira wannan labarin ko ya taba gani a bidiyo ko kuma an yi a garin su ko ma halayen uwar ku ce tai wannan da'awa cewa annabi ya zo ya ce mata tayi kaza kar tayi kaza ta bar kaza tayi kaza ta ga mutane su yi kaza ana haka ko ba a yi ana yi to wannan sunan shi al-kashf sai su ce manzo Allah ya zo ya ga musu a yi kaza da haka daga nan sai a dinga zuwa ana shafa fuskar ta ana samun karama ko kuma su ce sun ga annabi halluru khadir shi ma suna yin da'awar sun gan shi musamman saboda shi akwai maganganu da dama akan cewa bai mutu ba har yanzu wannan wani matsala ce ne zaman kanta haka manzon Allah sukan ce bai mutu dan bashi sa suke ganin shi na san muna da labarin cewa ɗan tijjaniya idan suna yin wazifa suna cewa wannan kyalle da suke shimfidawa manzon Allah yana zuwa ya zauna a kai da shi da shehu tijjani da mala'ika jibril ko da haka ake sa kyalle kar wani ya ratsa ya zama ya musu rashin tarbiya haka suke faɗa ina jin kowa ya taba jin wannan to haka suna aiki da ilhama ita ma bangare ne na kashafi ina ma'ana ilhama ta ce kawai Allah ya kimsa musu wani tunani cewa su yi kaza ana zaune kawai sai wani shehi ya ce Allah ya gaya mai cewa wane eh ka saki matarka shi kuma shehin ya aura an taba yin haka ba ɗaya ba biyu ba har yanzu suna yi al-imamu az-zahabi ya bada labarin wani mutum a cikin littafin tarihin islam wanda irin haka ta faru da shi yana kaunan matar shi kyakkyawa ce Allah ya taimake shi tana son shi ya aure ta dan dariqa ne sai shehin shi ya ce kawai dole ya sake ta ya sake ta shehin ya aura ashe abin ya dame shi ran nan kawai cikin dare da ya zuciya sai ya shiga cikin gidan shehin kawai ya fata ne ciki da wuka ya kashe shi ci duka ayi asara gaba daya ba za ta yi ba akwai alfirasa suna aiki da firasa shine wato dabara ta iya fahimtar rayuwa yau da gobe dadewa a cikin abu yana sa su fahimci wani abu sai su hukunci da shi akwai kuma alhawatib shine su ce sun ji ana musu magana shehunai a nan Kano suna irin wannan ana cikin tafiya sai mutum ya ce a tsaya sai haka kamar ya kasa kunnen shi yana jin wani abu sai an gama sai ce yanzu nan mala'ika Jibril ya zo ya ce min kaza ko tijjani ne ya zo ya gaya min kaza ko ya ce ma ma'aiki ne da kai shi zai bada labari cewa wane sana'ar da kake yi to ka bar ta ka koma sana'a kaza wannan sana'a babu riba a cikin ta ko yace ka dauki miliyan 2 ka bayar a je a gyara kabarin wani a gina mishi kubba duk suna yin wannan for one night sai kuma suka yi da an yi isra'i da su da mi'raji shehi yake buya sai ce ai ya tafi wurin Allah ne ya ji an so bayanai cikin dare ya je makka yayi dawafi ya dawo duk suna yin wannan kuma ne ce da ya je ya gamu da shehu Junaidu gashi ga abin da ya gaya masa kuma duk sai a yadda ai takabbara wannan dama yana da gaskiya bane suka kwaikwaya daga coci har yanzu fastoci suna yaudaran mutanen su na coci da irin wannan sai a ce fasto yayi tafiya ya je lahira so to say ya je lahira in ya dawo sai ya ce ya je ya ga sai ta tara mutane ya ce wannan kan da ya rasu babanka ko matarka ko danka to ya je ya gan shi fa a wuta yana nan a daura ana ta mai azaba kuma an ce za a yi bailin shi a bada dubu kaza daga sai a ba mutane account ta zuba kuɗi bayan an tara kuɗin kuma sai ya sake yin tafiya a neme shi a rasa wani ma gidan ƙasa yake shiga a cikin cocin shi ya ta cin naman talatalo sai bayan kaman wata shida sai ya dawo ya ce ya je lahira ne bi yayi belin waɗannan agoyan sandan lahira kenan ko Allah shi kyauta sannan akwai almanamat war ru'a mafarki mafarki na daga cikin kashafinsu suna aiki da mafarki mutum ya kwanta yayi mafarki yayi mafarkin bai yi ba Allahu a'lam to wani shedani ya gani a cikin shedanu a cikin mafarki ya gaya mishi abubuwa daban-daban sai yaro wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'i shin jadilukum shedanu suna ma dama jama'ar su wahayi dan su musu da gaskiya kamar yadda Allah ya bada labari dama kuma irin wannan bata idan mutum ya shiga cikin ta shedanan aljanu ba su taya shi akai za su taya shi dan a ƙara ruru ta bata Allah ya tsare mu wannan abin nan masdari na farko kenan shine al-kashf akwai kuma az-zawq az-zawq dandano mutum yace kawai ra'ayina ya yadda da kaza suna cewa akwai az-zawq al-am akwai az-zawq al-khas az-zawq al-am shine wanda dukkan mutanen dariqa na iya tarayya akan sa yadda suke fahimtar abu ya saba da yadda muke fahimtar su zaki ga in kin san dariqa idan suka faɗi magana take da hankalinki bai daidaita ba sai su ce ai ba za ki gane ba baki da dandanan dariqa wato kamar yadda misali mara lafiya wanda yake fama da zazzabi yana da abin nan miyau mara dadi a bakinsa ko duk dadin abincin aka bashi in ya ci ba zai ji dadin sa sai su ce ai kana da wannan matsalar kai mahajubi kana da shamaki baka san abin da kake akwai kuma az-zawqul khas wanda ya shafi manyan yan dariqa har ta a cikin dariqa ba kowa yake samun wannan ba shine mutum zai dinga yin ta'annati wanda su da kansu sai dai su rafa baki kawai kun taba jin labarin wani babban shehin dariqa a nan Najeriya ya rasu shekarun baya a nan Kano da rana tsaka haka cikin watan Ramadana da la'asar ana tafsiri sai ya fito da waina yana ci baya azumi ba mace bane shi bane tana ce yana al'ada ko matafi ko makamta duk jama'a hankali ya tashi shi shehi kuma baya azumi ko gashi lafiyar shi lau sai ce a ai yanzu nan ya taho ne daga harami daga makka yake kuma kun san can an riga an sharuwa tunda ana sharuwa awa biyu a makka kafin a sharuwa a abin nan yanzu suka sharuwa tare da limamin harami shine ya iso nan to yanzu wannan kura da gaske ne a fike hance yayi kuskure domin yanzu nan rana bata fadi ba in rana ta fadi a can to nan bata fadi ba da sai tsaya a can har yayi ashen sannan ya iso nan mu dauka ma da gaske ne kuma in jirgi ne aka hawo sai an yi awa hudu zuwa da rabi sannan ake isowa Kano daga Jidda wataƙila daga Makka kafin a kawo shi Jidda ya hawo jirgi awa biyu zuwa da rabi ya hawo jirgi ya zo Kano bayan awa hudu zuwa da rabi sai ya yi awa bakwai ya kamata ya iso nan ya samu ma sauri kenan babu wani ɓata lokaci to shikenan kuma kawai sai aka yi kabbara aka ce ai karama ce a NTA Kano aka sa wannan live mutane suka gani ba wai labari ne koyayye ba mutawatiri to irin wannan zauki wato shi yanzu ya wuce yadda sai akwai shehin da yake ya daina zuwa sallar juma'a gaba daya a nan Kano me yasa saboda idan ya je zai ji almajirai suna yin bara suna cewa dan amina manzan Allah da yace da yaji haka ko sai fadi su ma so da tsabar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma dan shehin duk shekara yana zuwa makka yaje aikin haji kuma yana karanta qur'ani yana tafsiri yana yin ashafa kuma duk a ciki ana fadin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai fadi ba sai yin sallar juma'a Allah ya kare mu baya ga wannan akwai alwajd suna da masalin talaki wanda suke cewa alwajd shine wato samuwar abu a wuri guda ce samuwar bawa da Allah a wuri guda a cikin jiki guda akwai lafaza guda ku suke amfani da shi anan akwai at-tawajud akwai alwajd akwai alwujud ba za mu kai kansu ba saboda waɗannan musalahat ne wanda suke khassa li sufiya muka ce za mu tattauna akan su anan al'amarin zai yi nisa amma wanda ya san me dariƙa da zara an faɗi wannan ya san me yake nufi eh asalin shi abinda yake nufi shine samuwar an so bayanai daga mamata ko na cikin kabari shi suke cewa at-tawajjuh sai a ce shehi ya zo nan wajen yanzu ya zo ya ce kaza wani lokaci a ce ai wani ma ya gan shi kuma kai baka saka ce ƙarya bane idan suna tafiya ne da muridansu ko suna zaure sai wani ya zo sai su yi magana da shi sai shehin bayan an tafi sai ya ce ai wannan shehi wane ne ba irin yadda annabi yake ba da labari ko jibrili ya zo ce kun san waye ya buɗa zu a ce jibril wane ne dihiyatul kalbi sai ya ce musu ai ba shi bane to idan wani mutum ya zo suka yi wata tattaunawa mai muhimmanci bayan ya tafi sai shehi ya ce ma dalibansa ai wannan shehu wane ne ya shiga kamar wane sai a ce Allahu akbar shikenan sai kowa ya yarda saboda an riga an zare mutane hankalin shi ba su da hankali mai auna abubuwa akwai alfana abinda suke cewa alfana'u shine mutum ya narke ya zama babu shi ya zama wani abu can daban wannan yakan fara wancan da muka fada Abu Yazid al-Bastami shi ya fara fadan wannan fana'i yakan fara ne da mutum ya manta da kanshi za a saka mutum a daki a bashi wani zikiri ya kai sai ya kwana 40 yana yi ba fita babu cin abinci babu kunu shi suke cewa tarbiya a ƙarshen wannan lokacin za a zo a tambaye shi a ce waye kai in ya ce sunana Kabiru za a ce a wannan har yanzu da saura bai yi fana'i ba bai yi usuli ba abinda ake so shine ya ce shi Allah ne ya ce to shikenan ya yi fana'i ya zama ya gane kanshi idan mutum ya ji yunwa yunwa ta mai katutu ko dan ya tsira sai ya ce kawai shi Allah ne da abinda aka daga aka ce mai wannan sai ce Allah ne saboda yunwa ta riga ta haukata shi to daga nan duk abinda aka ce mishi ne sai ce Allah ne ai suna nufin ai babu wani abu a duniyar nan sai ya zama dama Allah ne kawai komai Allah ne shine alfana wannan yanda rika suna yi shi da dukkanin dariku wannan sune masadir talaki abun yan dariqa alkashfu alwajdu alfana'u da kuma azzauq maimakon qur'ani da sunna da ijma'i da qiyas akwai madaris akwai matakai da ake bi idan mutum yana so ya zama dan dariqa akwai matakai da ake bi mataki na farko shine zai je gun wani shehi wanda yake ake ce mishi muqaddimi ko halifa ko wane ne shi shehin ya kai wani mataki a dariqa to yana da dama ya baka izini ma'ana ya maka rijista da dariqar sa zai karanta maka wata addu'a ko wani salati sananne idan ka furta kamar yadda ake furta kalmar shahada a shiga musulunci sai zaka furta kalmar shiga wannan dariqa galibi wata addu'a ne ko wani zikiri kekkirare idan ka furta shi sai a ga maka sharadanta cewa to in an shiga ba fita za a yi kaza ba a shan taba ba a yin izgiri da qur'ani ba a kaza za a ga maka manzuru wanda a zahirin su masu dadi ne masu kyau ne amma a kasan su akwai matsaloli da yawa na farko za a umurce ka da kokarin yin alwara shine duk wani abu da yake shubha a rayuwa ka rabu da shi saka shiga shubha za a umurce ka da zuhuru ka guje wa duniya da ababan moreta za a saka zama kana da tawakkali ana kokarin koya maka tawakkali shine dogaro da Allah da amincewa da Allah duk a lokacin za ka ga abubuwa ne masu kyau za a koya maka almuhabba kaunar Allah sannan a koya mutum arrida yadda da kaddara da duk Allah ya kaddara maka ba za ka ji damuwa ko haushi ba sannan sai a kai ka mataki na alyaqin to shine wannan mataki na tarbiyya din nan da ake kulla mutane a daki anan ne za ka ga yaqin a bangare guda kuma za a daura mutum akan zikirori iri daban-daban zikirori waɗanda zasu zaka dinga yi na safe na rana na yamma ko na mako mako ko makamantan su kamar yadda ya shafi dari uku kala daban-daban idan mutun yana yin su ana ƙara mai har ya kai wancan matakin akwai madaris kala daban-daban na sufiya kamar kala hudu in muka lura daga wancan bayanin da muka yi a baya akwai madrasa ta farko ita ce madrasatul nusak masu bautar Allah masu azumi da sallar dare da karatun alqur'ani irin su Malik ibn Dinar irin su Ibrahim ibn Adham irin su Rabi'atul Adawiyya akwai madrasa ta biyu tace madrasatul kashf wal ma'raf wal ma'rifa akwai madrasa ta uku tace madrasatul wahdatul wujud ta Ibn Arabi akwai kuma madrasatul hulul wal ittihad ita ce madrasa ta suhallajikin akwai dariku da yawa da suka shahara aka ji labarin su suka yadu da sauransu daga cikin su mun fada a baya akwai ash-shabiriyya ta abul hasan ash-shabiri akwai at-tijaniyya zani bayani akan ta na musamman a gaba ta abul abbas at-tijani akwai as-sunusiyya akwai al-qadiriyya ta abdul qadir al-jiyani akwai as-sunusiyya akwai an-nasuriyya akwai tariqatul rufa'iyya ta abul abbas al-rufa'i akwai al-badawiyya ta ahmad badawi akwai ad-dasuqiyya ta ibrahim ad-dasuqi akwai an-naqshbandiyya ta bahauddin sha naqshband waɗannan sa daga cikin dariqun da suka shahara a yanzu a duniyar musulunci galibin kasashen da dariqu suka shahara akwai nan Najeriya Senegal akwai Murtaniya Morocco Sudan kasashen India Pakistan kasar Turkiya da kasashen Iran Iraki da makamantan su wannan sa daga cikin kasashe da dariqa ta yadu sosai a cikin su akwai akwai wasu shabahat munanan maganganu da aka saba ji a wayan dariqa da yawa maganganu na wuce maka'i da rawa daga ciki akwai abubuwan da aka san dariqa da su akwai rufa'ido da sihir aiki da aljanu aiki da bokaye akwai damfara shine 419 akwai shayin dariqa da aka ce yakan aja kankara a cikin babbar rigar shi ya dinga sa daura hannun shi a cikin hannun yana yin sanyi saboda duk in ka zo gaisawa da shi zaka ji hannun shi yana da sanyi fiye da al'ada nan ko hannun shi na kan kankara ne a cikin babbar rigar shi kaga wannan 419 ce in an taba an ji hannun shi za a ji wani sanyi na ban mamaki kaman ka gaisa da kankara kaga dole a dinga mamaki ina hannun shi yake sanyin nan a wannan zamanin bazara akwai wanda suke yin haka akwai shehu nan da yanzu za a yi tafiya za a je wani gari sai su ce a tafi kawai su ba sa shiga mota sai su yanki daji a guje su riga mutane kaiwa gari kamar daga nan zariya za ka ce za a je wani gari ɗaurin aure ko jana'iza ko gaisuwa sai ya ce ku tafi kawai ni mu haɗu kawai a can asuba na yi sai ya zagaya ta bayan gari ya ruga da gudu ya tafi garin sai a je a gan shi a garin sai a ce ai karama ce ya rufe ido ne kawai ya gan shi a garin wannan wannan yaudara ce damfara ce sannan daga cikin abin da aka sanya dariƙa da shi akwai gina makabarta da kabari na musamman don ziyara mai da kabari wurin kewayawa da wurin addini din da ka je yan dariƙa suna da ire-iren waɗannan kasashen Turkiya kasashen Iraki Iran Suriya nan Najeriya a wurare da dama din da wani shehi ya rasu to akan gina gini babba wani ayi kamar yadda kika ga Ka'aba haka ake yin daki akan kabarinsa ayi rubuce-rubuce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yadhun da ire-iren waɗannan abubuwan sannan kuma wasu su zauna suna ansan sadaka da baiko a wajen ana yin tarihin sa ana zuwa mata masu neman haihuwa da aure masu neman jari masu neman Allah ya rufa musu asiri a rayuwa su ta zuwa suna shafa kabarin da ana yin waɗannan akwai biki na musamman da ake a Kano duk shekara wani maukibi na musamman na zuwa wata makabarta da ake ce mata wali ne giginya dan zuwa kaburburan waɗannan shehunai dan aje ayi ziyara ayi addu'a sannan akwai watsi da taklifat watsi da abinda Allah ya daura wa mutane sallah azumi zakka aikin haji biyayya iyaye sadaka qiyamul layli karatun alqur'ani da sauran abubuwan da aka san wajibobi ne da mustahabbai da sunnoni sai ga mutun yana watsi da su wani sai ci shi ya daina yin sallah saboda yana ganin salatin da yake yi ya wadata mai ba sai yayi sallah ba ku lura da kyau jama'a idan yan dariqa suka fito irin abin da suke dinnan na rally maka fara shi tun kamar yanzu karfe 10 sai akai bayan la'asar kai sai akai bayan isha ba a watsi ba amma kuma babu wanda zai tsaya ya sallah azhar ko la'asar ko magariba ko isha kuma shikenan ta wuce ko kun lura da haka ba za a ce ana cikin tafiya idan an zo daidai wuri kaza a cikin timetable din tafiya to za a tsaya waje kaza ai sallah ba za a tsaya sai dai wanda ta dame shi kawai shi ya nemi gefe ne amma wannan harkar da za a yi to ta wadatar daga sallar rana babu wanda zai yi kuma kuma duk wanda take da kawai dariqa tai wannan mulahaza zaki ga babu ruwanta da kula da sallah ba shine damuwarsu ba sallah ba ta daga cikin damuwarsu da haka su ba sa imarul masajid ba sa raya masallatai in kun lura da kyau umman ya'mur masajidallahi illa man amana billahi innama ya'mur masajidallahi man amana billahi ko fadan Allah kadai wanda suke raya masallaci sune mu'minai da suka imani da Allah su ba sa raya masallaci haka ba sa damuwa da sauran ayyuka na ibada waɗanda Allah ya daura musu ba sa damuwa da su ba su ne damuwarsu wasu abubuwa can da suka damu da su su suke suna da guluwi wucin makadi da rawa wajen kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka bashi matsayin Allah wajen kaunar shehunan su har suka bashi hunan matsayin Allah kamar yadda ai wannan ba sai an buga misali ba waƙe-waƙen da suke yawo yanzu ɗan dariƙa waɗanda ake ta Allah wadare da su musamman daga birnin Kano wasu ma daga nan ƙauyukan Zaria za ku ji waƙoƙi waɗanda ake yi wa Allah rashin kunya iri daban-daban rashin mutuncin da ko sirka bai kamata a yi mata ba ko wanda ya girme ka a shekaru bai kamata ka yi mishi wannan rashin kunya ba amma za ka ji suna faɗa suna yi wa Allah wannan rashin kunya mutumin da ke da imani yana tsoron mai maimaita waƙa yana tsoron ya ji waƙar ma kunnen shi ji waƙa to irin wannan abun sananne ne a cikin dariƙa sakin baki game da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala rena Allah da daukan manzon Allah a bashi matsayin Allah wani lokaci a ce ma shi da Allah duka jiki guda ne ko kuma shi ne farkon halitta alhalin ba haka Allah ya bada labari ba ko a ce shi wani haske ne daga jikin Allah duk irin waɗannan maganganun ana jin su daga bakin su sannan akwai daga cikin shahadun su akwai al-hulul wal ittihad cewa komai Allah ne komai ya shiga jikin Allah sannan akwai azkar bid'iyya zikirori waɗanda Allah bai saukar da su ba manzo Allah bai koyar da su ba salati da istighfari da wasu salatai iri daban-daban waɗanda ba su da asali sannan kuma a ba su lada mai yawa a ce wanda ya karanta ladan shi yafi na wanda ya karanta alkur'ani wanda ya karanta ladan shi yafi na wanda ya aikin haji wanda ya karanta ladan shi yafi na wanda ya sadaka da naira kaza da irin wannan na san akan ji su a bakunan su sannan da bukukuwa kala daban-daban mauludin wane bikin tunawa da rana kaza bikin kaza tsawon shekara suna da bukukuwa da suke waɗanda Allah bai bada izini a yi su ba domin biki biyu kawai shari'ar musulunci ta sani shine bikin karamar sallah da babbar sallah sannan makauliyar da'a ga shehunnai da shuwagabannin su duk abin da shehi ya ce a yi za a mishi da'a koda wannan abin ya saba wa addinin Allah alhalin mu mun sani cewa addinin Allah la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ba a saba wa wani ba a yi ma wani biyayya a saba wa Allah amma shehunan su za su dinga umurtar su da abin da ya saba wa shari'ar Allah kuma su musu biyayya sannan akwai kuma halasta abubuwan da suke haram halasta haram alal misali sukan halasta wa kansu shan giya su sha ba komai sukan halasta wa kansu zakkewa matan da ba matan aure nasu ba da sunan abubuwa iri daban-daban an yi shehun nan da idan aka yi muridan su suka yi aure sai an kai mishi amarya ya sa mata albarka sai ta kwana a wurin shi sai sa mata albarka kuma za a yi ta in mata abin nan murna ana cewa ke kin dace sai ta zama sayyada ita ma daga nan ana irin wannan abubuwa ana suna halasta wa kansu dukiyar mutane cin dukiyar mutane bil batil wannan ya daga cikin shaqahat munanan abubuwan da aka san yan dariqa suna yin shi Allah ubangiji ka tsare dangane da dariquwan da suka yadu anan zamu magana a take shi akan guda biyu akwai at-tijaniya da kuma al-qadiriyya ta farko at-tijaniya da ake cewa wannan kuskure ne ko kuma mu ce yanayin magana ne da babu yadda ka iya da shi amma tijaniya ne sunan ba tijaniya ba ba da idigami ba tijaniya da madda tabi'iyya amma wannan dabi'a ce ta yare babu yadda ka iya abubuwa suna canzawa haka a dinga shigar da wata kalma cikin wani ko wani harafi cikin wani sai kuma a saba ba matsala bane wanda ya kafa wannan dariqa sunan shi Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Mukhtar At-Tijani sunan garin su ne Tijan wanda wannan gari a yanzu yana cikin wani kauye ne a kasar Algeria to sunan garin kenan Tijan da aka ake ce mishi Tijani ita kuma dariqan Tijaniya amma mu da Hausa ana ce mata Tijaniya maimakon wannan madda sai aka maida shi ya zama shadda sai a ce Tijaniya ko wannan bawan Allah ya rasu a hijirana da shekara 1230 a shekarar miladiya ta 1815 ya rasu har yanzu a shekarar shi kamar 200 kenan kawai da dan duri da rasuwa da haka shinan ku sani wannan mutumi ya kafa wannan dariqa wanda duk abubuwan da aka ambata kusan tana da irin su da kuma ƙari mutanen dariqar sa suna da aqidar cewa Allah ya kebance su da cewa su shugaban su jika manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna da wannan ideyai cewa tijani jika manzon Allah ne ya tabbata bai tabbata ba wannan kuma wani mahalli ne na bincike mai zaman kanshi wallahu a'lam na da yake na biyu kuma suna da kudirin cewa akwai wasu salatoci da Allah ya kebance su da shi ya ba su ta hanyar tijani din wanda daga ciki akwai salatul fati wanda kamar yadda a cikin littafin suna jawahirul maani cewa wannan salati tijani ya gamu da manzon Allah ne ido da ido ba a mafarki ba ya kazata lama nama kamar yadda muka gamu da ku yanzu dinnan haka suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji dai shi ya rasu shekara ta 1230 manzon Allah kuma ya rasu shekara ta 10 bayan hijira ma'ana sai da manzon Allah ya rasu da shekara 1220 sannan shi ya rasu amma kuma sun gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido sannan kuma bayan sun gamu manzon Allah ya bashi wannan addu'a baki da baki ya karanta mai yace da kai da yan dariqa ku dinga karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughlika cewa kar ku dinga aiki da ismullahil azam kar ku dinga aiki da walillahil asmaul husna fad'uhu biha in za a yi ma Allah addu'a a kira shi da sunayen shi kyawawa ko suka ce a da ka ga yan dariqa maimakon a kira sunan Allah an zo addu'a sai a ce akan da salatul fati sawa'un a darasi ne daurin aure ne jana'iza ne ta'aziyya ne ko ina sai kun a ce a faɗi wani suna na Allah daga cikin sunayen shi masu ɗaukaka sai a ce a karanta salatul fati sai a kara da fatiha saboda yaudara ya ba su wannan salatin su kuma suke ta yi har yanzu da muke rayuwa suna yi kuma suna tintiya da shi tijani ya tabbata a tarihin rayuwarsa cewa ya yi karatun alkur'ani kuma ya haddace shi kuma ya karanta wasu karatuka na addinin musulunci fiqhu da makamantansu daga baya sai ya watsi da su sai ya kama neman shiga dariqu kala daban-daban ya shiga qadiriyya ya shiga kaza ya shiga kaza daga baya dai fita daga wannan dariqu sai ya kafa tashi ya zo wani gari mai suna Fas ya kafa wannan dariqa a shekara ta 1196 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata alƙarya da ake ta mata Abisangul sunan wani ƙauye malam professor Dahir mai gari a littafin Sheikh Ibrahim Iyas As-Sangani ara'uhu wa ta'alimuhu atharu ya bada labarin cewa kafin tijani ya zo wannan gari ya kafa dariqa a garin da yake rayuwa a can baya ya kasance dan 419 ne mai buga kudin jabu har an taba kama shi ya cuci wasu ya buga musu kudin jabu sarkin garin ya sa aka kama shi aka mishi bulala aka kore shi wannan rubutaccen abu ne a cikin tarihi wallahu a'lam da aka kore shi da yaje gari na gaba kawai sai ya ce shi wali ne shi jika manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kafa dariqa kuma ya fara tara mutane dariqar sa bata gushe ba tana yaduwa har ta zo inda take a yanzu yana da zawiya hayin tana nan a kasar Algeria suna zuwa ziyara a wajen sannan kuma littafin shi shahararre shine Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani min Faridi Sayyidi Ahmad Tijjani, wanda ya tattara wannan littafi shine ɗalibin sa mai suna Ali Harazi. Wallahu a'lam. Akwai mashahuran manyan ɗaliban sa malaman ɗariƙar tijariya da ya bari bayan shudewarsu, shudewarsa da gaskiya. Akwai wancan Aliyu Harazi, akwai Ahmad Sukairit, za ku je ɗariƙa suna sawa ya suna Sukairit, Ahmadul Sukairit Al-Ayyashi, wanda ya rasu a shekara ta 1363. Littafin shi shahararre shine Al-Kawkabul Wahhaj da kuma Kitabu Al-Kashful Hijab amman talaka ma'a Sayyidi Ahmad Tijani min al-Ashab, tarihin manyan daliban Tijani. Akwai Sayyidi Umar ibn Sa'id Al-Futi, wanda ya rasu shekara 1283, wannan babban malami Allah ya gafarta mishi, yana daga cikin dole mu faɗi magana ta adalci manyan malaman ɗariƙa da suka yi ayyukan alkhairi a ƙasashen yammacin Afirka. Malami ne, yana da kuma almajirai, ya musu training na wa'azi da na soja, suka yi ta wa'azi da musuluntar da maguzawa, har kuma al'amari ya kai su ga yaƙi na takobi. Ya yi jihadi a ƙasashen Senegal da Sierra Leone da Mali, galibin ƙabilun wannan ƙasashe a hannun shi suka musulunta. Shine Umarul Futi ya zo kuma hannun Najeriya. Za ku ji kuma sunayen 'yan ɗariƙa suna sa wa 'yansu irin wannan sunayen don tabarruki da sunansa, Umarul Futi rahmatullahi alaihi. Sai kuma Ibrahim Inyas Assangali, wannan da hotunan shi suke yawo a ko'ina, shi wannan na nan kusa ne da ba a an yi da mutane sosai game da al'amarin Inyas. Ya kamata a yi fida wanda take tun daga wuya har wuya a kansa, amma ya kamata a ce darasi ne mai zaman kanshi wannan, wanda wani ya kamata yi shi wata rana don a san waye Inyas. Inyas da ake magana jama'a kwata-kwata a 1975 ya rasu, yau shekara 43 kenan ko da hu. A tarihin musulunci kuma 1395. Galibin ku nan kun girme shi, ma'ana kuna duniya. Galibin wanda ta shekara 40 tana duniya, Inyas fa yana duniyan nan, nan nan kusa ne. Kuma Inyas ya zo hannun Zaria da muke, ya zo nan garin, ya zo Kano, ya yi yawace-yawacen shi. Malami ne da Allah ya mishi baiwa ta basira ta ban mamaki. Allah ya mishi ƙarfin hadda da iya rubuce-rubuce da waƙoƙi da makamantansu. Kuma an ji labarin shi a duniya, ya ji har ƙasan Makka, har an sa shi a cikin lajina ta malaman duniya, wadda Abubakar Gumi shi ma memba ne a wajen, ta Subin Baz, Allajinatu Da'ima lil Ifta'i wal Da'wati wal Irshad. To a lokacin kamar yadda Tahiru mai gari ya bada labari a ta'alin safin can da muka ambata a Sheikh Ibrahim Iyad Assangali, Tahiru mai gari farfesa ne a nan Kano, da ya rubuta littafin 'yan ɗariƙa cewa suke za su kashe shi. Sai da aka je kotu, kotu ta bada doka cewa to idan aka ga Tahiru mai gari ya mutu, ba mutuwa Allah da Annabi ba kamar yadda ake cewa, to 'yan ɗariƙa su suka kashe shi kuma za su biya. Sannan suka kyale shi rai. Kuma shi ya san Inyas malami ne da ɗalibi, Inyas malamin shi ne. Ya je ya zauna a Kaulaha shekara da shekaru, ya ɗauki takalmin Inyas ya raka shi masallaci, ya riƙe mishi malafashi, ma'ana ɗalibi ne mai mishi hidima, da haka ya fi su sanin shi. To amma da ya zo ya rubutu a Jami'ar Bayero, al'amari ya zama fitina. Shi ne suka ɗauko wani guzu a Morocco ya yi mishi raddi littafin Ar-Radd bil Hadith wal Qur'an ala ma katabahu mai gari min az-zuri wal buhtan, duk ƙarya ne ya rubuta a ciki, babu wata magana ta gaskiya a ciki. Al-muhim, Inyas ya taso tun yana matashi, sai Allah ya bashi ɗaukaka a cikin mutane, yana da falala a cikin sa, yana da ilimi. Dama kuma idan Allah ya ba mutum ilimi da falala, idan bai bi Allah ba ya bi wata ɓata, to sai ya fi kowa ɓata. A fara'aitar da bi'ate na hu ayati na fan salaka minha fa atbahu shaitan, wanda muka ba shi ayoyin mu sai ya kwaɓe daga jikinsu, ko sai zama shaitan ma yaran shi, wanda yake cewa wai sunan shi Bil'amu dan ba'ura din. To haka idan Allah ya ba mutum ilimi sai bai ba Allah ba, sai ya fi kowa ɓata. To Inyas yana zuwa ƙasar Makka, ana yin wannan tarurrukan da shi na Lajnatu Da'ima na malaman duniya gaba ɗaya, kuma suna girmama shi. Wata rana sai su Mala Abubakar Gumi suka samu littattafan shi da yake waƙoƙi na zagin Allah, suna nan da yawa waƙoƙin akwai addawawin sect da makamantansu da aka je aka yi musu bimbas suka ga wannan karatun in yasu lokacin an ce yana jidda suka aika suka ce kai ya hauzirgi ya dawo makka ana neman shi da ya dawo makka yazo aka ce kai ka faɗi waɗannan maganganun yace eh ni na faɗe su to me matsayin su yace gaskiya na janye daga wannan maganganun na tuba cincin wannan wani abu ne da ya faru tun muna matasa sai bimbas yace mai shawarun da za a yi idan ka koma ƙasarku ka je ka saki rubuta da takafai ka bayyana cewa waɗannan maganganun ƙarya ne kuma ka tuba sai ka kawo mana copy sai a buga a yada a duniya yace to shikenan da ya dawo garin sai bai wannan abu ba sanadiyar haka aka soke visa shi bai ƙara shiga ƙasar makka ba har ya mutu don ko asibiti ma rashin lafiya da yayi aka kai shi asibiti to London aka kai shi a London ya mutu a asibitin London ya mutu ne ko aka kai shi makka a lokacin shi sai idan ɗan dariƙa suka ce Abubakar Gumi ya mutu a London to Inyas ma a London ya mutu idan mutuwa a London IB ne Inyas shi ya fara mutuwa a London kafin Abubakar Gumi ya mutu tunda shi ya mutu a 1975 Abubakar Gumi kuma a 1992 da haka wanda ya fara mutuwa a London shi ya fara samun matsala kenan kafin wanda ya mutu ne in har matsala ne wannan kenan to da yazo sai ya fara yawo kasashen Afirka ta yamma yana yada yana sabunta dariƙar sa dan yana bu dariƙar tijani ne amma ya sabunta ta sa'ad da yazo nan Najeriya wannan tarihi ne sananne Sadauna yana shugaba a lokacin a lokacin sarkin Kano Muhammadu Sunusi mahaifin wannan sarkin Kano da yanzu Allah ya gafarta mishi shi yana bin dariƙar tijaniya da haka suka tarbe shi a Kano malaman mu suka ba mu labari cewa a lokacin akwai ranar da tijani a Inyasi ya zo daga cikin zuwansa kamar yadda nake ga muku a da zuwa sa da sallar juma'a sallah aka tsaya ana jiran sa a airport na Kano tun da hantsi kamar irin yanzu har lokacin sallar la'asar ba a yi sallar juma'a ba ana jiran shi sai ya zo da ya zo kuma shi ya musu sallah duka guda biyu azhar da la'asar ba su yi sallar juma'a a kan lokacin ta ba saboda jiran Inyasi Inyasi ya zo ya dinga yawo gari gari ana kai shi wuri wuri kuma daga cikin al'adar shi duk garin da ya je sai ya yi aure dan ya yi aure kuma a nan zai ban mata a nan Zaria a cikin tudun wadan Zaria ko wata mata wadda mata Inyasi ban san ko yanzu ta mutu ba da ana zuwa tana mutane addu'a ba wanda ya san iyakacin matan shi kuma gani ba wanda ya san iyakacin matan shi duk garin da ya je sai ya yi aure idan ya zo gari za a tara mishi dukiya za a tara mishi abubuwan rayuwa ya tafi da su kuma zai yi mutane addu'a da sauransu to nan Zaria da yake dama Zaria garin malamai ne tun talatale sarkin Zaria na lokacin shine sarki Jatau Allah ya gafarta mishi da ya zo amin sarki Aliyu dan Sidi sarki Aliyu dan Sidi a lokacin sai ya tambayi malamai cewa to ina matsayin wannan malami suka ce wannan malamin ba na Allah bane da haka idan ya zo tun da sarakuna da gwamnati ta bashi damar zuwa idan ya zo a bar shi zo garin amma za mu mishi tambayoyi kuma kai ya shigo cikin garin Zaria da haka sai aka kawo shi nan tukur-tukur aka aje shi tukur-tukur aka mishi masauki kusa ne da ake ce masallacin Sadauna nan ne masauki shi aka kira malamai daga cikin Zaria suka zo suka kure shi suka mai tambayoyi ya kasa ba su amsoshi daga cikin tambayoyin shi ne akwai meye hukuncin jirkita sallar juma'a a lokacin la'asar yayi ana jiran wani bako bai iya ba su amsa ba abun mamaki ƴaƴa da jikokin waɗannan malaman yanzu su ne manyan ƴan ɗariƙar Zaria duk wani gida da kike ji ana cewa gidan ɗariƙa a cikin garin Zaria kakanninsu wanda suka kafa gidan su ne suka ƙure Inyas a nan tukur-tukur na rantsi da Allahn dare na ke halinsa amma yanzu kuma su ne manyan ƴan ɗariƙa a Zaria fa khalafa min ba'di mukhalifun kenan aba'u kulli shay da yaje Kano ya samu tagomashi wannan shine sirrin da yasa za ku ga Kano ta fi ko ina abin nan harkar ɗariƙa ya samu tagomashi a cikin Kano an goyi bayan shi ƙwarai da gaske aka ba shi mutunci da ɗaukaka da daraja da karama ya yi ta yawo ko ina yana ce mutane ya gafarta musu yana ba su ɗariƙa yana jaddada musu faida yana koya musu ibadoji babu shakka akan Inyas malami ne ya san addini babu shakka akan wannan amma kuma yana da bid'o'i da bata iri daban-daban wannan ita ce magana ta adalci ya zo Kano fiye da sau daya ya yi yawace-yawace shi a ƙasar Najeriya har Ilori har Bidda har kasashen Borno duk ko ina yaji yayi gararan ba sosai ya yada wannan sabuwar aqidar tijaniya tashi shi da ku ga yanzu a cikin bukukuwan tijaniya babu biki mafi muhimmanci fiye da Maulidin Inyas wanda ake yi a watan Rajab kaman watanni biyu bayan da suka wuce in kun tuna an yi bikin a nan Kaduna an yi kuma a Abuja aka ce an ganshi a cikin wata fitila irin ta kan titi dinnan da ake ce mata security light ana aka ganshi ana aka kashe shi Allah shi kyauta in kun tuna a farkon wannan darasi na ambatar muku cewa a 1981 aka yi wata kididdiga cewa akwai mutum miliyan 10 ɗan dariƙar tijaniya a Najeriya wanda ya faɗi wannan magana shine Malam Ali Ibn Muhammad Ad-Dakhil ana tabbun shi mai suna At-Tijaniya to idan muka kalla daga shekarar 1981 zuwa yanzu shekara 37 ne ko da 8 to muƙaddara yawaitan mutane da za a samu daga wannan lokacin wata kila a ce da sun kai miliyan 20 babu shakka akan lalle in tijaniya suna da yawa ƙwarai a Najeriya daga cikin aqirojin tijaniya akwai cewa da suke yi manzon Allah ne ya ba tijani wurdin tijaniya shine zikiri da hailala da salatul fati wanda za a yi da safe da na yamma da kuma zikirin juma'a da kuma salatin da suke ce ma abin nan jawharatul kamal wani salati wanda ba a yin shi sai an yi alula kuma ba ka yin shi sai an baka izini har suna cewa ma wanda yayi babu alula to zai iya shiga cikin wani bala'i ko wanda ya karanta ta a cikin mota babu alula zai iya yin hatsari ina da gaskiya abin da suke kudurcewa suna kudurta cewa idan an manna hoton Inyas a gida to barayi ba sa shigowa su sata wani abu na gidan baya bata idan an manna a jikin mota ba ta yin hatsari sai suna da wannan kudurin zaki ga suna mannawa a motoci da babura da kekuna da hulunan su da sauransu suna da itikadin cewa karanta salatul fatihi lima ugulika kwaya daya tana daidai da karanta qur'ani so shida farko kenan daga baya yace kai annabi ma ya ci mishi so 60 dan dirka tijaniya suna fadan wannan suna da kudurta cewa ba za ka yi tijaniya ba sai an baka izini wacce magana ta cewa qur'ani sau daya salatul fatihi sau daya daidai take da qur'ani so 60 tana cikin tafsirin jawharul ma'ani a cikin mujalladi na 1 shafi na 136 ba ka yin tijaniya sai an baka izini akwai lokaci da wani shehi ya ce ya watsa izinin kowa ma ya dauka daga rediyo na tarayya a Kaduna ko da ya gaji da ba mutane sai ce to ya ba kowa da haka kima yake na so kawai zaki iya yi da wannan izinin ko salatul fati suna cewa asalin ta ma kalmar Allah ce Allah ne ya fada wa annabi annabi kuma ya fada wa tijani kamar yadda zuwa lissafin Abduratul Farida a juz'i na 4 shafi na 128 daga cikin aqidar tijaniyawa akwai cewa ranar alkiyama tijani zai cece su ba sa buƙatar ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tijani za a kafa mishi mumbari a filin alkiyama zai hau kan wannan mumbarin yayi shela yace duk ɗan dariƙar tijaniya su taru anan idan suka taru anan wajen zai kora su gaba daya ya kai su aljanna babu hisabi babu lissafi sai sun riga shiga sai sun shiga gaba ɗayansu kaf sannan za a ba wani dama ya shiga aljanna wannan yana cikin littafin al-ifadatul ahmadiyya nasu a shafi na 74 suna daga cikin aqidarsu akwai tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tawassuli da salihan bayi da tabarruki da asar abinda ya ragu na salihan bayi sannan idan an shiga tijaniya daga cikin aqidarsu ba a fita wanda ko ya shiga ya fita to zai samu bala'in ko dai ya haukace ko ya lalace ko ya tsiyace ko ya balbalce duk dai wata lalata za ta iya faruwa da shi a cikin rayuwarsa da kasuwancinsa da iyalinsa da aikinsa da kan an shiga ba a fita na san kowa ya taba jin wannan sharadin ana furtawa cewa idan an shiga ba a fita sannan ba a shan taba ɗan dariƙa ba su shan taba suna daga cikin aqidarsu amma kuma suna yin abin da ya fi haka a dariƙar tijaniya tana da zawiya kusan a ko'ina a arewacin Najeriya kuma suna mumarasantar ta kuma suna aikata ta ta biyu sai ta ce dariƙar ƙadiriya ta Abdul Qadir al-Jiyani wancan da muka ambata a baya tare da cewa wannan malami yana daga cikin malamai da malaman musulunci sun yi tarihin sa kamar Imam Az-Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala cewa yana da falala da daraja kuma ya san ilimi na addini wasu abubuwan da ake danganta mishi ba abin da ya faɗa bane akwai littafin shi Al-Ghunya li Talibi Tariqil Haqq wanda shine asalin ra'ayoyin shi da aqidar sa wanda kuma wasu abubuwa da dama da ɗan dariƙar Qadiriyya suke faɗa a yanzu baya cikin wannan tsari su ne daga baya suka kirkire su suna yin kwatankwacin abin da ɗan dariƙar Tijaniyya suke yi na sanya mutane a cikin zikiri da tarbiyya da zikirori daga cikin zikirorin su na bid'a da suke akwai irin zikirorin da ake yi da kalma daya a dinga cewa kai huwa 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 ko ahad 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 ko Allah 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 har ai tai har a rikici sune suke da tarbiyya ta yin zikiri tare da kida asalin bandiri da ake yi da a masallatun sa ake ana kida ana zikiri ana rawa da kuma wato abinda suke cewa amfasu wato zikiri ta hanyar haki kawai dan ana cewa Allah Allah ha da ko ana fadan ha 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 haye kuma kawai numfashi ne ko ake fitarwa sukan yi wannan har mutun ya suma sukan yi wannan su kwana suna yi galibi munan kasar zazzau alhamdulillah kasar addini ce kasar sunna wannan abin ya da karanci kwarai ba kaman kasar Kano ba wanda ya san kasar Kano ko cikin garin Kano cikin Badala zai iya sanin wannan amma anan zaka iya rayuwa baka taba ganin wannan ba in banda ma ƴan shekarun nan na baya da suka kwaikwayo wannan maukibi da zagayen gari nan garin Zaria ba a san shi ba domin tun kafin zuwan malaman sunna da suka kansar da sunna a garin nan irin su malam Hudu Cikaji irin su malam Albani irin makamantan su da suka rasu din nan da waɗanda suke raye Allah ya gafarta ma waɗanda suka rasu a cikin su kafin ma fitowar izala dama Zaria garin musulunci garin ilimi ne to kuma duk inda ilimi ya yadu to irin waɗannan barna ba sa yazuwa me yasa kuka ga Shi'a da take da cibiyarta a nan Zaria wannan Ibrahim Bazazzagin nan da ya kafa Shi'a a nan Zaria dan nan Zaria ne haihuwa uwa da uba amma bata yada a Zaria ta yada a Kano da sauran ƙauyuka saboda nan akwai sunna akwai ilimi akwai karantawa da haka ba a iya karban irin wannan tunanin amma Kano saboda yawan dariƙa da ire-iren garuruwa ire-iren waɗannan waɗanda suke nesa da inda ilimi yake to sai suka yi saurin karban dariƙa kuma suka yi saurin karban Shi'a saboda Shi'a extension ne na dariƙa duka a cikin su akwai watan abinda ake cewa hero worship girmama mutane fiye da kima bautar katti akwai a cikin tarbiyyar su ina so mu fahimci wani abu daga cikin rudin da shedan yema ƴan dariƙa shi akwai abubuwan da suke wanda tabbas abubuwa ne suna da asali a cikin musulunci shine kamar salati kamar zikiri kamar hailala idan mutum yayi salati kwaya daya ya tabbata a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah zai mishi guda goma wanda ya goma Allah zai mishi 100 iyakacin hadisin shi to sai mutum ya zauna ya lissafa cewa tunda shi kullun yana yin salati kafa 1000 to yana da lada sau 100 sau 1000 kenan zaka yi da lada kullun miliyan 1 yana nan yana da sati ya shekara 10 ko 15 kullun yana wannan salati sai ya ga cewa to ai ya tara lada mai yawa mai yawa mai yawa sai fara tunanin to shi fa din da aka je lahira to ladan shi zai kai zai tsayar da shi har ya fara kudurta to ai ba sai yayi komai ba ai ya riga ya tara iya ladan da in an je lahira zai iya tsira har suka kai ga shedan yana riya musu cewa akwai salatin da idan suna yi to salatin shi yana cin zunubai ne dole ya samu zunubin da zai ci idan kana yin wannan salatin baka yin zunubi to zai cinye maka lada dan kamar wuta ce ko dai a sa ta a cikin murhu a sa tukunya a kai ta dafa abinci ko kuma an bata ta zama gobara dan haka idan kana yin wannan salatin sai a ce dole sai ka dinga hadawa da sabon Allah dan ya dinga samun abin da zai ci salatin kun ga rudin shedan ne wannan jama'a wai da kan kana yin salati sai ka dan dinga yin ashariya kana iya shege kana wani ma har ya kai ga zina ko shan giya ko wani mummunan laifi ko halluwadi shehu na dariƙa suna yin wannan saboda wai da tunanin wannan salatin da take yi ya samu abin da zai dinga ci in ba haka ba zai cinye ladan zai zama kamar wutar jahannama da aka ce tana cin junanta kafin Allah ya bata dama ta dinga numfasawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi ya kai su ga irin waɗannan mugayen tunani da suka yi a cikin mutane to kamar yadda na ambata kuma a farko jama'a tunanin ya yadu har ya baza gari har mu ahlus sunna ya shige mu alal misali shine a cikin ɗabi'ar mutane akwai abu idan ya zama ya bu duniya har da wanda ba sa san shi za su dawo suna bin shi yanzu ku duba suturar hijabi da can wannan hijabi ne jan ƙasa da ake sawa na sanafiya kamar shekaru 20 baya kuma kamantansu annan garin Zariya masu sanya shi ba su kai su goma ba ni zan iya kirga su na san su a nan tiri wajen Zariya an san su wasu ƴan mata ne wanda suka fandare ana ganin sun fandare ma iyayen sun fandare wa al'umma galibin ɗaliban malamin mu ne malam Musa Sahabi Allah ya kara mishi lafiya a makarantar Nurul Bilad annan tudun wadade ana aka fara saka wannan hijabin an san su idan suka fito kallon su ake ba taba ganin irin hijabin shi ko malam Musa yace dole kowa ita ta saka irin shi wallahi ba su kai su goma ba shekara 20 baya kuma kamar ta haka su ne suke sawa da ikhlasi sauran ahlus sunna da sauran mutanen gari da iyayensu da ƴan uwansu da sirkansu kai wasu ma mijin da zai aure ta ma sai ce to ni dai gaskiya sai dai zaki cire hijabin nan ni bai yarda da shi sai ta ce ba ta cire ba shikenan a fasa amma yanzu ku duba yadda misali lokaci ya kai tsawo tsawo kowa yana saka hijabi take da ahlus sunna da ƴan dariƙa da musulmai da kirista da ƴan birni da ƴan ƙauye da manya da yara wata ma zaki ganta a goye amma da hijabin ta da niqabin ta ba haka bane kirista a nan Kaduna aka kama kirista da hijab zulumbin hijabi ta yi sata a kasuwa Monday abin nan Abubakar Goma Market ana kai ta caji office cikin kasuwa a tambaye ta me sunanki sai ta faɗi sunan kirista da kuma ƴan iskan gari suna murna an kama ustadiya ta yi sata a nan Kaduna ƴan banga suke bada labarin cewa karuwai in za su je yawon iskancin sai su saka hijabi a cikin jaka idan sun gama yawon su sai su zumbula hijabin nan da zarar ƴan bangar sun gan su sai su ga to ga wata mutum ya kirki ta yi dare sai su raka ta har gida me kun su kama ta su zare ta zalika adna an yi urafna fala yi udaina abin da yake so nuna mana shine yadda sanya hijabi ya yadi yanzu gaba ɗaya kowa tana sawa idan ha kwatan aure yanzu a hada sai an hada kwatan hijabi daban idan ka je Kano sun sani cewa mutanen Zariya su ne masu siyayya da hijabi in ka je kasuwar Kurmi a kasuwar kantin kwari da zaran ka ce za ka sai hijabi sai a ce daga Zariya ne alherin Allah ya kai ga su mala albani nan to kun ga yanzu da ya yadu kowa yana sawa da wuya a gane wa take sawa dan Allah wa take sawa dan yayi Allah kawai shi ya san wannan to haka abu yake idan ya yadi ya yadu hatta su ɗan dariƙa yanzu in za su yi wannan kewayen hijabai ne a jikinsu matansu su ma hijabi suke sawa islamiyyar su ma hijabi suke sakawa to haka su ma abinda yake hannun yan dariƙa da ya yadu sai ya shigo cikin ahlus sunna kamar abinda muka ambata dazu khalifa da ake cewa mutum ba sarki ba ba amirul mu'minin ba kida ana ce mishi khalifa wannan lafazin yan dariƙa ne kalmar yan dariƙa ce jama'a amma ta shigo cikin ahlus sunna yanzu kowanne malami yana da khalifar shi har ma an manta asalin kalmar yawo da tarbi in an yi mutuwa kiga kowa musamman ku iyayen mu mata da an yi mutuwa za a koma ga Allah kowa da tarbinta a cika gidan da tarbi kowa hannu wata ya bata to wannan ma da al'ada yan dariƙa ne eh kowa ta rike sai an yi sati guda ana rike da shi sannan za a bambe ta kabar ta ci gaba da rikewa wannan ma al'ada yan dariƙa ne a zo ana taro a ce to a karanta salatin annabi a karanta alam na sharaha laqad ja'akum fatiha da qulhuwa da ire-iren su ba ana yi wannan ba duk abu ne irin nasu ya shigo cikin mutane ire-iren su suna nan da yawa jama'a to wannan ya bayi zuwa ga dole a tsaya a tantance menene gaskiya wannan al'amari abu na kusa da ƙarshe da nake so ne magana akan shi ne menene hukuncin wannan aqida a musulunci me matsayinta me abin da yake daidai me ba daidai ba malamai da suka yi rubuce-rubuce akai irin su Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi a cikin majmul fatawa sun nuna cewa ba zai yi ai mai ɗan dariƙa hukunci na gora ba a ce dukan su kafirai ne ko dukan su ɗan bid'a ne ko dukan su batatu ne ba zai yi ba magana adalci dole sai an tantance cewa ɗan dariƙa mataki-mataki ne kala-kala akwai ɗan dariƙa ɗan al'ada waɗanda kawai an haife su ne a cikin ɗariƙa ko mazajen da ke auren su ɗan ɗariƙa ne su dai suna al'adar ɗariƙa ba sa yin duk wannan abin da muka ambata ko waɗannan mugayen maganganun ba sa faɗan su ma ba su yarda da su hasali ma da za su ji muna faɗa wannan magana za su ce ƙarya yake wataƙila a cikin mu ma'anan akwai irin sala ko kuma wani zai ji daga kashin zai ce waɗannan suna mai ɗariƙa sharri saboda shi bai san wannan ba amma Allah ya shaida ba sharri muke musu ba waɗannan ƴan al'ada ne ɗaya suke da duk wasu ƴan al'ada wato kawai su dai ga magarin mutane ne la sharqiyatun wala garbiya al'amarin su yana ga Allah su ba ga cikin dabbobin gida ba ba cikin nadaji ba musulmai ne amma masu kuskure kamar yadda ko a cikin ahlus sunna akwai ire-iren waɗannan akwai ƴan ɗariƙa waɗanda suke a mataki na zuhudu wato ƴan ɗariƙa ne amma nusaku masu salati da sallama da zikiri da azumi da qiyamul layl iya kaddariƙar su kenan to waɗannan bayin Allah ne na gari daidan su yana nan a daidai kuskuren da suka yi a cikin wannan abu yana nan a kuskure Allah yana iya gafarta musu kamar misali a ce wanda zai ta yin azumi baya sharruwa kun ga manzo Allah ya hana haka to wannan rashin sharruwan kuskure ne ko wanda zai dinga yin karatun alqur'ani yana sauke shi fiye da a ƙasa da kwana uku to wannan shi ma kuskure ne ko yake yin aure wannan kuskure ne amma abin da yana alkhairi yana na amadin alkhairi insha Allah mataki na uku shine matakin masu waɗannan munanan aqidin to waɗannan babu shakka duk wanda ya kudurta cewa akwai wani abu da ya fi alkurani cewa ana iya ganin manzon Allah a yanzu da muke rayuwa ko cewa komai Allah ne ko har irin rashin kunyar da suke wa Allah irin waɗannan da in ya siya waɗannan suke yi da ire-iren waɗannan babu shakka akan duk wanda ya kudurta wannan kafiri ya fita daga musulunci to amma kuma wani abu kamar da malamin mu Malam Albani Allah ya gafarta mishi ya faɗa mana yace irin waɗannan ɗan ɗariƙa a Najeriya ba su kai 5% na ɗan ɗariƙa ba ma'ana wataƙila in akwai ɗan ɗariƙa 1000 a Zaria to da wuya a samu guda 50 masu wannan aqida da wuya wannan muguwar aqidan sai wanda ya lalace su sai yake iya faɗan ta sai manya-manyan ɗan ɗariƙa ba za ka ji ta a gun waɗannan masu yawon maulidi ba waɗannan masu yawon maulidi galibi ɗan izala sun ba su haushi ne kawai kamar yadda galibi wanda suka shiga shi'a abin da ya faru da su kenan suna jin haushin ɗan izala saboda sun ce ɗariƙa bid'a ce an kafirta iyayensu sai suka ce to bari su shiga wani addini da zai faɗa da izala sai suka shiga shi'a to haka galibin waɗannan ƴan ɗariƙa da suke yawo a titi wasu su ba yaran islamiyya ne kawai yaran islamiyya ne a unguwanni malaman su ke sa su ɗinka uniform iyayen ba su da tunanin addini ba su san komai ba za a tara kuɗi a yi anko kawai a fito da sunan ana mauridin annabi kuma kowa yana san annabi shikenan kun ga waɗannan dukan su musulmai ne zama ba kafirai bane amma dai suna kan wani abu wanda yake akwai kuskure Ibn Taymiyyah yayi maganganu a cikin mujalladi na 14 na majmul fatawa cewa daga cikin su akwai wanda suka yi kokarin yin wani abu na ijtihadi suka dace to sun samu lada wanda kuma suka yi kuskure suna samun lada daya amma waɗanda suke akan bata su ne waɗanda suka biye ma waɗannan abubuwa na barna waɗanda suka faru daga ƙarni na 10 zuwa yanzu wanda gaba ɗayansu sun tashi daga da'irar musulunci sun koma da'irar barna da fasikanci da maguzanci da fito na fito da addinin Allah to wannan shine kafirci a cikin ɗariƙa babu wani rufa-rufa wannan ba addini bane wanda kuma duk ya kudurce waɗannan abubuwan to ya fita daga musulunci amma mu ba mu ce a kashe shi ko a yanka shi ba wannan muna faɗan hukunci ne abinda za a yi shine sai an kai shi gaban alƙali na musulunci ya yanke mishi hukunci daga sanda alƙali yanke mai hukunci to duka lawazim na kafirci sun hau kan shi shine in yana da aure aurensa ya mutu za a yi mishi hukunci na ridda kisa ba za a gaje shi ba za a rufe shi a makabartan musulmai ba sai dai a rufe shi a wani wuri can daban da sauran abubuwan da suke lawazim na kafirci amma wannan sai in akwai gwamnati ta musulunci ko alƙalin musulunci nan zai mishi haka in ba haka ba sai dai a faɗin hukunci am a ce irin wannan aqida kafirci. Ina so na faɗa mana wasu tuwasan bayanai waɗanda ba a samun ƙare-ƙaren bayanai akan waɗannan babuka da maganganun da suka shafi dariƙa. Daga ciki akwai da tafai da dama, amma zan takaita akan wasu kaɗan. Akwai littafin da Malam Muhammad Al-Juwaybir, wani farfesa ne na musulunci, ya rubuta shi mai suna Juhudul Ulama'i Salaf fi Radd al-Sufiyya na Dr. Muhammad Al-Juwaybir. Akwai Dirasatun Anil Abdul Qadir an Abdul Qadir Al-Jilani na Al-Sheikh Sa'id ibn Musfir Al-Qahtani. Akwai littafin At-Tasawwuf Al-Islami na Ahmad Tawfiq Abbad. Akwai littafin Al-Munqidh min Ad-Dalal na Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazzali da tahqiqin Dr. Abdul Halim Mahmud. Sai littafin Majmu' Al-Fatawa ta Sheikh Islam Ibn Taymiyyah mujalladi na 10 da na 14 da na 11 da kuma littafin Al-Furqan baina awliya'illahi wa awliya'ish-shaytan da littafin Al-Fikr As-Sufi fi Daw'il Kitab wa Sunnah na Dr. Abdul Rahman Abdul Khaliq. Akwai littafin Al-Sheikh Ibrahim Iyad As-Sangari na Professor Dahir Maigari wanda na ambata a dazu. Akwai littafin Dirasatun Hawla At-Tasawwuf na Malam Ihsan Zahir Ilahi. Akwai littafin Jawahirul Ma'ani na Sunan Ibn Dariqa. Akwai littafin Al-Mawsu'atul Muyassara lil Adyan wal Madhahib wal Ahzab al Mu'asira bugun Nadwatul Alamiyya lil Shabab wanda aka buga karkashin jagorancin Dr. Mane Ibn Hammad Al-Juhani. Sai littafin Al-Maqsad al-Ahmad fi at-Ta'rif bi Sayyidi Abi Abdullahi Ahmad At-Tijani na Malam Abu Muhammad Al-Qari. Waɗannan suna daga cikin tuwasan bayanai da za a iya samun ƙare-ƙaren bayanai akan wannan mas'ala ta sufanci da tasawuf. Izuwa nan nake ganin cewa ya kamata ya zama mun kawo ƙarshen wannan tattaunawa. Ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun dace da faɗan abin da yake shine gaskiya da daidai. Abubuwan da suke na kuskure ko tuntuɓin harshe ko ƙarancin ilimi da ƙarancin fahimta, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mini su, kuma Allah ya hana wani ɗaukar su ya tafi da su. Ina gode ma ƴan uwa su Malam Ilyasu su Malam Mas'ud waɗanda ƴan uwa ne abokanmu da suka gayyato ni don zuwa na gabatar da wannan lecture. Allah ya saka musu alkhairi da irin ƙoƙarin da suke shekara da shekaru na gabatar da ire-iren waɗannan muhadarori. Allah ubangiji ya sa musu ikhlasi a ciki, ya sa musu a mizanin hasanat ɗinsu. Waɗannan ƴan uwa iyayenmu mata da suke taruwa suna jin wa'azi, suna jin karatuka, ubangiji Allah ya sa musu albarka a cikin kawunan kansu da zuriyarsu da sauran ayyukansu na alkhairi. Allah ubangiji ya ba kowa ladan a aikinsa. Allah ya kyautawa kowa niyyarsa. Ina addu'a ta musamman ga malamanmu da suka gabata, irin su Malam Albani Muhammad Awwal da su Malam Ja'far Mahmud Adam da sauran malaman sunna na ƙasar nan. Allah ubangiji ya gafarta musu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maye musu ladan su, Allah ya ɗaukaka darajarsu a cikin illiyin. Mu kuma da muke raye, Allah ubangiji ya sa mu cika da imani. Addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu Najeriya, Allah ubangiji ya kawo mana gyara da alkhairi. Allah ya kawo mana damuna mai albarka. Allah ya kawo mana zaman lafiya da ɗaukaka a cikin rayuwarmu da addinin mu. Allah kuma ya sa mu gama lafiya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.